بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله قديما وحديثا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. يوم باسجن هوسا مسلمي na kasar Benin, musamman ma waɗanda suke gaban mu a wannan babban masallaci wanda shine babban masallacin musulmai a nan garin Kotono, headquarter wannan ƙasa mai albarka, wanda malamin mu Malam Habibu ke jagorantar wannan masallaci. Masallaci ba kamar sauran masallatai ba, haɗe da gidan radio. Ina mana sallamar musulunci gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga ganin fuskokinku cike suke da farin ciki da jin daɗi da annashuwa da murmushi saboda kun ga fuskokin alheri. Wannan kuwa sakamakon wannan lasha ta musamman ko zuwa na musamman da aka yi wannan ƙasa daga garuruwa daban-daban, daga ƙasashe daban-daban, bisa gayyata da mataimakiyar shugaban wannan ƙasa kuma musulma, tare da ɗaukan nauyi da kulawar manya-manyan jagororin musulmai da suke cikin siyasa, musamman ma mai gidanmu Dufte Isa Salihu, wanda alherinsa ya yaɗu dukan Afirka ta Hausa. Ba sai na faɗa muku ba, ya ishe ku cewa tashoshin da aka kafa na Sunna TV kimanin shekara 10 zuwa yanzu kenan, na tabbata sun ƙara ƙulla zumunci tsakanin musulmai na duk wannan yanki, musamman masu magana da yaren Hausa. An fara kamar wasa zuwa yanzu muna da talabishin na musulunci na Hausa mai magana da yaren Hausa har zuwa jiya iya ƙididdigar mu 24. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara bunƙasa musulunci da musulmai. Ko kuna buƙatar in gabatar muku su waye suke tare da ku? Wai Larabawa suke cewa idan mutumin da ka sani ko aka sani kake ƙoƙarin faɗa wa mutane waye shi, to sai ka ƙara shigar da su duhu. To bari mu fara ta hannun dama. A hannun dama na akwai shehu malami Malam Aminu Ibrahim Daurawa, ya bi da ƙasar Najeriya, shugaban cibiyar Darus Sunna makarantar Zanzam, malami mai gabatarwa da yaɗa shirye-shirye a kafafai daban-daban, musamman fitaccen shirinsa Kundin Tarihi da kuma Tambaya Mabuɗin Ilimi. Ko Malam mai zaurawa ne, saboda ya yi fice da aurar da ɗumbin mata zaurawa saboda mutum dubu a Najeriya. Mai yiwuwa duk wanda ya kabbara mai yiwuwa za a ba shi ɗaya. Sannan babban malaminmu wanda baya buƙatar a ce komai sai kuma su kabbara ɗaya. Dodon maɓarnata mai tallan Sunna kuma sakatare janar na ƙungiyar jama'a Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na duk inda take, ko a nan biyar shine sakatare janar na duk duniya, shehu malami Shehu Kabiru Haruna Gombe. Sannan gaba da shi akwai matashin malamin nan wanda karatunsa ya jarta shekararsa, tasirin da ya yi da albarkar da iliminsa ya yi ya wato zarta shekarunsa. Ɗaya daga cikin manyan almajiran malaminmu Sheikh Jafar Mahmud Adam, shi ma kuma kanan kansa shehi a yanzu Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya Abu Aqib. wannan a kuryar karshe akwai farfesa. Farfesa ne na noma, amma mu mun karɓe shi a matsayin farfesan musulunci. Saboda hidimar da yake wa musulunci ta fi hidimar da yake yi wa noma amfani. Farfesa ne kuma jagora ne yanzu na cibiyar da Sheikh Awwal Abdulsheikh Mala Awwal Albani ya assasa ta Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria. Ba malam yanzu shi yake jagorantar almajiran malam kan ayyukan da malam ya dora su a kai. Ina dan sake gusawa haka sai in koma zuwa ga ahlullahi wa qasatihi. Mutanen Allah, masu yaɗa zancen Allah, makaranta Alƙur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ba su murya, kai ka ce gyare da su, kusan gyare wanda Bahaushe ke cewa baya mura, kusan zaki murya ma baiwa ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana karatu sai ya ce lalle Allah ya ba shi zakin murya irin ta mutanen Annabi Dawud wanda Allah ya ba wa gidan iyalan gidan Annabi Dawud. Mala Al-Rama Ahmad Ibrahim Suleiman Kano shi ne a jefina. Assalamu alaikum. Sai kuma shehin malami matashi kwanan nan nake ganin wani audiensa, videonsa, duk lokacin yana ɗan shekaru kaɗan. Amma yanzu tsuba ya fara ratsa shi, ko da ba ku ga furfura tare da shi ba, ya jima yana karatun Alƙur'ani. Gangaren ne Al-Rama Nasiru Gwandu. Sannan shehi malami matashi kuma ɗan garin shugaban ƙasar Najeriya. Shi ba ɗan siyasa ake son ce ba. Kuma shi ne jagora na Sunna TV Kano, kuma shugaban majalisar limamai na jihar Kano, kuma lecturer Malam Dr. Abdulmuttalib. Assalamu alaikum. Sannan gaba da shi akwai shehu malami, kuna ganin su kun san yayi kama da malamai. Ku dubi kwalliyarsa da adansa da gemunsa, ba abin da zaka ce sai da kace barka wala. Suna sama irin na Larabawa ne, domin mutumin zamfara ne, amma yanzu kana cewa azamfari shi ne sunansa zai fara zuwa. Kuma shi ne jagoran ɗaya daga cikin jagorori ko jagoran talabishin na Sunna TV Maiduguri. Malami ne. Amma dukkan mu mutanen karkara ne, da shi da Malam Kabiru sun ce zaune a birnin tarayya Abuja. Sannan kuma akwai abokina wani babban malami, badan tona musafiri, garinsu ɗaya da Malam Abdullah Usman Gadankaya. Asalin garinsu dukansu ƴan jihar Bauchi ne, a wani gari giya ɗi. To amma malam yanzu ya tsalla ta Zaria, wannan malam kuma yana ta me? Ta Kano. Malam Kabiru Asgar, wanda in kana jin karatunsa ka san kawai shi karatun ya sa a gaba. Matashi ne, na san shi sama da shekara 20 da suka wuce. Allah ya bashi kaifin kwakwalwa da fasaha, kuma Allah ya tara masa karatu. Ubangiji Allah ya sa albarka a ciki. Akwai dimbin baki da suke tare da mu, waɗanda za su zo wasu ba su taho ba. Akwai wanda za su zo daga ƙasar Mali, akwai wanda za su zo daga ƙasar Togo, akwai waɗanda za su shigo gobe daga nan ƙasar Benin. Sannan wasu daga Najeriya da ma za su ƙara zuwa. Sannan kuma uwa uba, ko ga matar muku da babban malaminmu, jagoranmu Imamu Habibu, ko ku malam, muna godiya da irin barkatun da aka mana. Sannan sauran mutane da irin darajojin da Allah subhanahu wataala ya yi wa kowa. Jama'a, muna gaida kowa, muna wa kowa fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani abun mamaki a ce za a fara karatu har sai har wajen ƙarfe 10, saboda taruwar da kuka yi, da yadda kuka taru don kuna so sai kun fara ganin malaman nan gabanin taron da za a yi jibi ya gan shi, kuma gabanin ya zamto so mun taɓi na jerin karatukan da za a gabatar. Ya saka aka ce to dole ko da ɗan kaɗan ne sai an zo an ce wani abu. Saboda haka abinda za mu fara da shi, za mu fara wato sanyaya kunnenmu da kalmar Allah, da littafin Allah, da abin da ke ba wa mutum nutsuwa kamar da Allah ya faɗa a ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Bari mu ba wa Malam Ahmad Ibrahim Suleiman Kano ya karanta mana wani abu na Alkur'ani mai girma. Malam, cikin ƴan jigigoki kaɗan muna sauraron ka, ka sanyaya mana gurin sai ka sa kowa ya yi shiru tukunna sai mu kirawo malamanmu su faɗa mana wani abu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.
قال يا قائد الشواء وكبره تكبيرا. الله أكبر. كبضان تكاكد سروك با ناتبتا يزباني كيسوك جبا malaman kuke so ku ji annabi sallallahu alaihi wasallama na farawa da hannun dama komai nasa bare in fara da shehi malami malam amin ibrahim daurawa kun garin malamai yana kokarin gaya mun cewa malam kabiru ni kuma na cewa naki irin wannan kauna da soyayya da hadin kai muke fatan Allah madaukakin sarki ya yada shi dukkan al'ummar musulman duniya. Me yabo wannan bayin Allah a ce malamai guri guda suna wa'azi suna karantarwa ana farin ciki da jin dadi. Da zan so masu kallon mu ta hanyar social media wanda zuwa yanzu naga sama da mutum 1000 suke bin mu kai tsaye. A account daya cikin accounts din da suke bibiyan wannan wannan lacca. A ce za su ga fuskokinku da yadda kuke cikin farin ciki sai ce wa kabbiru takbira. Mala Aminu ga haga mutanen Benin me za ka fara ce musu na sharan fage gabanin Allah kai mu gobe
inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوم مسلمي مزونا ونن ببن برني نكوتنو أشكي ونن كسا تبينين رفبليك إنا مكو غيتوا تعدين المسلمين شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنم بسكو تنكو كأي دا إرم فرنشيكين دا كنونا وا كأي يا إسم جين دا إنزوا ونن كسا muna fata da Allah hada mu haka Allah hada mu cikin rahmarsa amin. Manyan malaman da suke wannan kasa mun samu babban tarba daga babban limamin wannan masallaci Sheikh Habib da kuma Imam Kabir da sauran manyan malamai da suke wannan kasa waɗanda muna ta haduwa da su ta gurare daban-daban kuma duk sanda muka zo nan muna farin ciki idan muka gansu. To muna fata da mu da ku da dukkan malaman nan da muke tare da su Allah ya sa mu cikin rahmarsa da jin kansa. Allah kuma ya raya mu akan sunna ya karkura mu akan sunna ya kuma sa mu cikin tutar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sako na wata aya ce guda daya cikin Al-Qur'ani inda Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min zakarin aw unfa
man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'minun falanuhu hayatan tayyibah wa lanajziyan
wannan aya tana bayyana mana duk wanda yake son ya samu jin dadi na dindindin ya samu alheri na dindindin ya samu farin ciki na dindindin to ya aiki da wannan aya. Alƙawuran da Allah ta'ala ya zuba a cikin wannan aya ya shafi maza ya shafi mata. Yace man amila salihan, abinda suka koya mana ita kalmar man yus'al biha an aqilin. In an ce man to ka shiga, in an ce man na shiga in an ce man hajiya ta shiga alhaji ya shiga malam ya shiga faki ya shiga har ya shiga kowa da kowa wannan kalmar man ta taro shi gaba daya sai ce man amila amila kaga dole sai an yi aiki dukkan wanda amila sai ce ya aiki ashe addini na aiki ne man amila to da yake aiki hawa hawa ne sai Allah ya ce salihan man amila salihan yana akwai amalun gairu salih akwai aikin da ba mai kyau ba sai ce man amila salihan wanda yayi aiki mai kyau aiki ba zai zama mai kyau ba a musulunci sai ya tattaka matattakala biyar matattakala farko kai karatu duk aikin da ba a yi shi da ilimi ba a wajen Allah lalatacce ne saboda haka matakin farko duk abin da zaka yi ka san yaya ake yin sa ka san shi a ilmance ka san shi a karance wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi dole sai an yi karatu shi ne matakin farko ba wai ana nufin in kai karatu ka tsira ba a'a matakin farko a cikin matakai biyar din nan shi ne kai karatu bayan kai karatu ka san hukuncin abin sai kuma mataki na biyu shine kai aiki da abin ka aikata shi karatu kadai ba zai tseratar da kai ba sai kai aiki da karatun sannan kai aiki da karatu har yanzu baka sha ba matattakala biyu ka taka sai kai wannan kuma aikin don Allah kawai idan kai don Allah kadai ma har yanzu baka tsira ba sai kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai akan sunnar ma kai baka tsira ba sai ka kuma roƙi Allah cewa rabbana taqabbal minna wannan shine matakin ƙarshe kai da ilimi kai ilimi kai aiki kai don Allah kai da ikhlasi kuma ka daga hannu ka ce Allah duk da hakan ma bai isa a karba ba sai da rahmaka da jin kanka wannan sune matakai guda biyar na al'amalus salih to shi kuma al'amalus salih yana cikin wasu ma'aune guda biyar dukkan jarabawar da Allah zai wa dan adam yana masa ne a cikin wadannan abun guda biyar shi yasa anan ne ake cin nasara anan ake faduwa abu na farko shine imtisalul awamir abinda Allah yake so yi nayi sai ne bari na bari imtisalul awamir yi nayi ijtinabun nawahi bari na bari kana ashkuru ala ni'ma wasabru ala al-masa'ib wa nadamu wal istighfaru ba'da az-zam abinda Allah yake so abu biyar zaka yi na farko in ya ce yi tashi kai in ya ce bari bari in ya baka kace Allah na gode in bai baka ba kace Allah na yi hakuri in kai sako kace Allah na tuba bai ce ba za ka yi sako ba amma sai ce in kai sako kace Allah na tuba to jarabawa macin abu biyar sai ce man amila salihan min zakarin duk wani namiji kowaye in yazo ya karbi wannan sako au unsa ko mace saboda Allah yana son duk abin da za a samu tsira a ce mace ta shiga a ce namiji ma ya shiga saboda wata mata ta tambaye Annabi alaihi salatu wassalam tace mafi yawa Qur'ani sai ji yana magana da maza baya magana da mata sai Allah ya saukar da aya yace duk wani matsayi da namiji zai samu ta hanyar imani da aiki na kwarai mace ma za ta iya samun wannan kuma matakan maratibin guda 10 ne duk matakin nan 10 da zaka isa wajen Allah ta kansu mace ma za ta iya kaiwa ta kansu zuwa ga Allah innal muslimina
innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Kun ji wannan aya ta lissafa matakan isuwa zuwa ga Allah guda goma, sai ta ce da namiji da mace, da namiji da mace, da namiji da mace a zuwa ƙarshe. Yasa ya ce min zakarin au unsa, sai faɗi shar'i mafi girman da in baka da shi kai asara zuwa duniya. Sai ce wa huwa mu'min alhalin, wanda ake kira wawul hal, jumla haliya fi mahalli nasbi, bayan yana da imani. Yanzu duk abin da zaka yi idan babu imani aikin banza ne. Shi yasa shuruɗul qabul al amal suka ce matakin farko shine al iman. Duk aikin da aka yi idan ba imani Allah ba zai karba ba. Sinadarin cin nasarar dan adam shine ya yi imani, babban arzikin mutum shine ya yi imani, babban sa'adar mutum a duniya da lahira shine imani, abin da zai sauƙaƙa maka zafin rayuwa shine imani, abin da zai saita rayuwarka ka ci nasara a duniya ka ci nasara a lahira shine imani. In ka rasa imani kai asara. Shi yasa ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khayran la wa in asabahu darra'u sabara fa kana khayran la wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Yasa al mu'min al qawi, al mu'min al qawi khayrun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al mu'min al da'if wa fi kulli al khayr ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'ajjaz wa la ta'ajjiz wa in asabaka shay'un fala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan. Daka ma'aunin cin nasara mu'mini shine a ce yana da imani. Wannan imanin mu kiyaye shi, mu tsare shi, mu kula da shi, kada mu kuskure imanin mu yayi ya baya. Shi yasa ya ce min zakai wa huwa falanuhiyannahu, ga alƙawarin sun fara zuwa, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Allah ya ce na rantse muku, na rantse Allah ya rantsuwa sai na raya shi rayuwa mai kyau. Ashe rayuwa mai kyau tana cikin Allah ya ce ayi ayi, ya ce a bari a bari, ana ke samun rayuwa mai kyau. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, kun ji abu na farko da zaka samu kyakkyawar rayuwa, sai ce wala najziyannahum ajrahum, sannan wallahi sai na saka musu da lada, bi ahsani ma kanu ya'malun, da mafi kyawu, mafi kyawu abin da suka aikata. Yasa hadisi yazo daga Abdullah dan Abbas, riwayar Bukhari da Muslim, to Annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya niyan aikata abin kirki saboda rahama Allah, niyya kadai, sai Allah ya sa a rubuta maka ladan kai niyya zaka yi abin kirki. Idan ka samu dama ka aikata abin, to alqalamin lissafin Allah yana farawa daga goma ne, sai ya rubuta ma goma, sai mai da shi 700, sai ka tafiya bi gairi hisabi, ba iyaka ba a ciki. Idan kai niyya zaka yi sako, sai ka tuna girman Allah ka bari, sai Allah ya baka lada akan kai niyyar sako ka ga girman Allah ka bari. Idan ka aikata sakon sai ya rubuta maka alhaki daya tak. Sai wani ce tur nyan 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 tur, da mutumin da ya bari a din sa tarin jayi goma goman sa, mala'ikan dama yana rubuta maka goma 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 goma, man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha, nahbu yana rubuta daya, ya akai kai sakaci har mai rubuta daya irin jayi ne rubuta goma goma. Amsa shine Allah ya kiyaye mu,
amin. Wannan ya bai sako ina dan bubbugawa cewa na sako da in na ce sai ya dawo ci mun a ba ba sai mai ta dawo ta ko wani ya haira wannan nan da kan can zuwa da su da bila da wannan yayi magana akan bi musulmi ikhlas mutaba amma dai kana mata shi da ta me kwarma ta abin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai maka ruwan kankamu dan yi lokaci kaɗan kan muhimmancin jin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu da wasu ƙwararren mu da masu cin mu da kallon mu da wanda za su kalle mu ma nan gaba da ma musu ma duniya ba ki da na da man kamar abu da shi ba
amma ba wannan rizo wannan amfani su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ina cike da farin ciki kwarai gamuwa da waɗannan fuskoki masu albarka. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. A da gaskiya ni ban yi niyyar ma in sa baki a cikin maganganun da manyan malaman mu suke yi ba. Na so na fara da tuna mana wani hadisi wanda yake da alaka da abinda malamina kuma abokina malam Bisina ya ambata. Zur ɗan Hubaysh kamar yadda yake cikin Sahihul Bukhari da Muslim ya tambayi Safwan ɗan Asal wani sahabi Allah ya ƙara masa yadda sahabin nan mai kisan al-ifk cewa ka san wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da ƙauna? Sai ya ce ƙwarai kuwa na sani. Wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutumin ƙauye ya keto a guje ya iso inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Ana ta tare shi yana daga murya yana cewa ya Muhammad, mu kuma muna ce masa wai haka in uskut kai san ka kai shiru, baka san an hana daga murya a gaban ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama, baka san an hana ka ambaci sunan shi haka kadai ba? Yace ku rabu da ni, ku kyare ni, mutum ne yake son wasu mutane walamma yalqahum amma bai taba gamuwa da su ba. Wato yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, yau kuma ya samu halin gamuwa da su kawai wani dan agaji yana nema ya hana shi, ya nuna shi ba zai bi wannan dokar ba. To sai nake ta ihdarin wannan kissa a cikin kwakwalwata, irin kaunar da ke tsakanin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah Ubangiji ya sanya mu cikin cetonsa ya kuma sa mu tsira ga baki daya. Allah kuma ya ba mu ladan da yake ba wanda suka kaunaci duniya don Allah. A babu shakka kamar yadda malami mai gabatarwa Sheikh Dr. Ibrahim Bisina ya faɗa ƙari akan abinda malaminmu Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya karantar da mu game da aikin alkhairi da sharuɗansa. Ɓangaren abin da ke da alaƙa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wato sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani ƴan uwa masu albarka ita ce ke fassara ga baki ɗaya yadda ya kamata musulmi ya rayu. Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kuma aiko shi da littafin Allah Al-Qur'ani. Wannan littafi yana ɗauke ne da gundarin saƙon Allah maɗaukakin sarki, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama cewa ya fassara wannan saƙon. Abinda ya fassara ta hanyar maganganunsa da ayyukansa da abinda ya ga ana yi ya kyare, ko ya ga ana yi ya gyara ya ce ga yadda za a yi, to shi ne ma'anar saƙon da Allah ya aiko. Kamar yadda Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun aiko maka da wannan saƙo na Al-Qur'ani don ka bayyana wa mutane abinda aka aiko zuwa gare su. Malamai suka ce bayanin iri biyu ne, akwai bayanin tilawa Al-Qur'ani yaya za a karanta shi, da kuma bayani akan ma'anarsa yaya za a yi aiki da shi. Kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dukufa iyaka shekarun da ya yi a Makka da Madina yana ta aikin koyo da Al-Qur'anin nan. Aisha radiyallahu anha take cewa kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito, babu wani karatu da ke cikin Al-Qur'ani sai dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki da shi. Hatta lissafa wasu karatuttuka masu nauyi wanda ta ce ba dan da a ce zai fasa ko ya kale ya ki aiki da wani saƙo da Allah ya bashi, da wannan saƙon ya mushe wahala aikatawa. Kamar saƙon da aka ce ya ce da ɗansa na tabanni wato Zaid ɗan Haritha radiyallahu anhu, Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mashi ka ce ya saki matarsa kai kuma ka aura. Wannan saƙo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama nauyi, amma tunda Allah ne ya ce yayi haka yayi. To wannan karantarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jama'a ita ce kadai musuluncin da Allah yake karba. duk wanda zai yi musulunci kamar yadda malam Aminu Daurawa ya ambata dole sai ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma alhamdulillah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar cin sa da irin maganarsa da tunaninsa da komai nashi zaka ga sunna a aikace yace sirrin haka shine duk wani hadisi da Ahmad ibn Hanbal ya karanta sai yayi aiki da shi wannan aiki da sunnar sai ta sa ya rike kusan duk abin da ya karanta aka ce hatta hadisi da ya karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji an yi masa qahu ala sa haka ake fadi anan an yi masa qahu ya baiwa wanzamin dirhami biyu ko uku shi ma sai da ya ji aka yi masa qahu yawa wanzamin irin wannan biya irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi haka abinda ke sa a rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine koyanta da kuma aiki da ita a koya kuma ai aiki na'am to ne kula da lokaci ya nuna mini cewa mintuna na sun kare na'am a koya kuma a yada kuma ai aiki to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mushi kalin bayani arzo da ce da wata tsada ba wa Allah cima da cima da nabiyu asa wala sai da maza har ma da mata amma kuna so da dubo wato dubo cima da kuma da shiga da maza cinta kuma ma Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shirka ku inna man yusahu fi khalqin ya mata ai wani da kai ne da ya fara dan ne ka abu magana zuwa ga cikin malami amma da cikin da ya abu magana zan yi ka zuwa ga cikin malami dokta abdalla hasan gadan ne ya fara dokta shi ne musamman da to wala su da ya da shi magana a garin kamar ba ne wannan yanayi wannan kanta wannan guri da musulmai kuma ne halal kuma rayuwar musamman zama mu da su ne mutane ya yi kamar da za ku da mutane sai ya ne kamar da fata kiyaye dokoki Allah dan ko gudu ma wannan zaman bayan wajen ji magawa maza kai ne kai Allah sannan kuma da farko su ne suka rubuta gudana dan ke dokowa da dalilan da kuma da kuma ba da ba da sun saba da ka TikTok
Allahu Akbar. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا عبد المصمم لا ai huwa to wannan gusto shi ma Allah ta kada da malamai insha Allah ne ne wannan bakin shi ne sai da barka na wannan masallaci da kuma wannan jiha ko wannan kasa da bakiya da manyan manyan bayin Allah ya gusto shi da hada wannan masallaci a garin Kwatano a kasar Benin dan sauraron wannan jami'an malamai kasu wato daga kasar Najeriya da sauran kasashe na Afirka da za su gobe insha Allah wannan mutuncin alƙairi Allah ya muku albarka Allah ya saka muku alƙairi kuma kamar da kuka yi murna da haduwa da mu da ganin mu kuma wannan da kuke murna da haduwa da ku da farin cikin ganin ku da kuma ainihin wato kauna a gare ku jawabai ga wa'azuka daga wancan manya-manyan malamai sun gabata wallahi ni a ko'ina da ƙyaleni na amfana da abin da manya-manyan malamai suka yi da ya wadatar amma wannan mutum mai zama da ban zama da mutum sai dai a zuwa kawai ƙarfi ne ya ji sai ya hada da mata sai ya hada da biki kira So I shower the sea that the two lady committed the woman singing to send you to a picture in the last year. By the way, who is moving by the day? Kuma dukkanin da za a sha ta sai an hada da nono haka ne to haka rayuwa take in an kwanta sai an tashi idan aka kwanta ba a tashi ba akwai matsala kuma an taɓa kawo ne kira to haka rayuwar mu take ba za mu ga fahimtar rayuwa mai inganci ba ba sai sai da mata ingantattu kafar magana ta farko shi ne iyaye na mata ku sani cewa yana daga cikin nemoni da Allah tabaraka ta'ala ya girmama ku da shi shine musulunci babu wani addini da ya mutunta ya mace ya kimanta ta ya daraja ta ya fitar da ita daga kunci da mazi da wahala sai addinin musulunci amma abin da yake yau babu addinin da ake nesantar da mata ake kazantar musu da koyi da karantarwarsa sai addinin musulunci amma wannan zalunci zan san babu tarihi kaɗan a gurgudunan na san za a sai da niyyar zai a da musulunci ya zo ya karar da a lokacin da ake liya mata ba a kula da su ba a damu da su ba mace ma ko mutuwa aka yi a gida tana cikin kayan gado kayan da kayan gida za su gada awaki tumaki dabbobi gonakai kuɗi kayan abinci ita ma mace tana cikin kayan da za a gada a da a jahiliya mutum ya kan iya zuwa ya dace matar babansa ya ɗauki ɗin ma ya dace da ke ta zama tasa a da a jahiliya ko gado ba a wasu gado ne da suka ke raba wasu sun su ne ake cin ne zuwa matsayin gado ba wai a raba gado da su ba Allah ta ba da wata ana cikin alƙur'ani shi za ka yi tunawa da ba shin duk wani sai duk wata aya take a raka da wannan ba ni ka Allahu Allahu ya'lamu ma'anikum yasadduhum ya dauki mace da daraja da kima har ya yi magana ya yi wasiya a kan yaya za a kula da ita Allah ya kula da ita ya kamata ki kula da addini Allah ya kimanta ki ya kamata ki kimanta addini ya ce maganar gado da ake zuwa a hana ku gado to Allah ya raba ne dangane da su har su sun tsaye namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya malaman sun yi bayani menene hikimar da ta sa Allah ya manta rabu ba wai zai kwanu da cewa namiji ya fi mace ba ne ba haka ake so a nuna ba in wajen imani ne in wajen shiga aljanna ne idan wajen samun lada ne da aikin da namiji zai yi da aikin da mace za ta yi duk sai ne kowanne su wanne ko kowa kokari sai shi zai shiga aljanna Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani da ya koyi ga kuma da dawowa dangane da wannan aiki na kwarai da Allah ya ce man amila salihan
man amila salihan
kun ga wannan ayati Allah ya nuna sai kawo man amila salihan
duk wanda ya aikata aiki namiji yake ko mace babba ne ko kalami kaga anan in mace ce sallah zan shiga aljanna in namiji ya sallah zai shiga aljanna in namiji ya aure zai shiga aljanna in mace ce ya aure zai shiga aljanna dukkan ka'idodi ne shari'a Allah ya shirya shari'a Allah ta shirya na addi Allah din a samu rahama in mace ta yi ranta mutum idan kaga ba bambanci ina so in warkar da mu tunanin da wasu suke ganin cewa an yi rabar gani shi wasu yadda da za kan me za a ba wa namiji biyu a ba wa wata ɗaya wanda wannan ba haka ba ne kaga wannan ayat ta nuna cewa lallai duk wanda ya faɗa nufi yadda ko hayatan sauki ba aka ce wallahi na mu rayuwar da shi rayuwa mai shafi rayuwa ta arziki rayuwa ta mutunci rayuwa ta morewa ku yi da wannan a matsayin ainihin wato rashin ne ga wannan tunani kuma me yasa aka ce a ba wa mace ɗaya a ba da miji biyu mata in za su wuce su adalci sun sani cewa namiji shi ne gida shi ke kula da su shi ke ɗaukar nauyin su kuɗin kiɗanki namiji ne silibar ɗinki namiji ne gasar ɗinki namiji ne jambakinki namiji ne rigarki namiji ne wane da ɗinki namiji ne abincin safe namiji abincin rana namiji abincin dare namiji tatibarki namiji tsarki namiji قال ما بلوك آية كم وكل ما بجد بيه
وآشورنا بالمعروف
أنا أشيك الظلنا كما تنسى بجوة الدعوة أنا نقول إذا أرفقوا كيف أشيك إذا كنا أشيك الله هنا يوامي إن ننجسوا بإن جنسة يا رسكي لكن شيء أدريك يجاوم المعاجم شريعة ثالثة من جوة الدعوة to kuna samun kanalar kyautatawa da Allah ke kyautata ne in kun inganta rayuwarku sai Allah ya haɗa ku da mutane jirgi da za su mutunta ku ku bi Allah sai Allah ya ba ku hutu sai Allah ya kwanta muku da hankali shari'a ta ba wa maza cewa su kyautata muku kyautatawa mu gaba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce an tambayi da na Aisha radiyallahu ta'ala anha me annabi yake kasancewa yaya annabi yake kasancewa sallallahu alaihi wa sallam a cikin gidansa tare da matarsa take idan yake da gida kana da gidan da ahli cikin gidan iyalinsa wanda yana cikin dokta ta iyali da shi ake tankare da shi ake a gyaran gida da shi ake hula wuta da shi ake wanke fado da shi ake kaza zama yake dinshin a gidansa ya hira da matarsa ya taimaka musu da aikin gida ya taimaka musu da mu'amalolin gida cikin kyautata da maza Allah yake da matan shi na da Aisha ta gaya mana idan ya zo ko bacci zai yi da rana shinyan da na Aisha shi ne kiransa kamar ya ya tsora kansa wanda bai da mata sai ya kamara in ka ji wasu kuma ke zuciya da wata kuma a kuma tsora maka aure a nan gobe ya a kan cikin sauke wanke wani ƙasƙe ke biyu ba don kuma ba sai da samun shamata ko kuma ce ka ba irin gaba yau da yawa daga cikin mata suna kuka da mu maza irin wannan kyautatawa irin wannan tausayawa irin wannan soyayya da ƙauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna iyakarsa aka ce ne da ruwa idan ya zo zai sha ina da Aisha ta sha ko in ci ya sha sai zai ya ce ba ni inda ka sa bakinka a nan zan sha alaihi salatu wassalam yana cin abinci da matarsa alaihi salatu wassalam yana wanka a banɗaki guda ɗaya da matarsa alaihi salatu wassalam yana bacci da rana da a gidansa yana hutawa da iyalinsa amma kai yau tsakaninka da matarka duk abinci za ka yi da kyau da damata ba ka kulawa matan ku yau dukkan da suke da ku shi ne wai ku ita ce abin da ya zama ku mutum zai dawo gida matarsa sai wanka sai kwalliya sai fado da shafa tunane sai duk abin da zai yi gwanin cikin a bawa zai ba shi kai kai ba yau in an koma gida kowa wani su ne a hannunsa mata har ce wa ce alaji kawo a sa maka jari idan mutum ya ce wani a ce ba ba idan alaji ka sa maka jari saboda shi ba sa maka jari ba to ba za ka samu lokacin ka ba wannan mutum ce ya ce mata kai ne a WhatsApp kai ne a Facebook kai ne a Twitter kai ne a kaza ka sai ka turare ba ka san ka sai sa ba ka saka a kanfa ba ka san ka sa ba ka kare garki ba ka san kai ba ka yi kunki kunki ba ka san kai ba muna da magana a kan kulawar da yayan maki da kanmu ga rashin magana da kyau ba su so su dawo wani matar su ta masa laifi yake wallahi mun ci mu duki wallahi ya kira sunan uban da ya ga ya haka da mai da yake da aiki kuma suna magana a ko duka ki ba gidan nan sai kuka ta da kuka ka kama ki kama hanya ya fita to wannan rayuwa da muke yi da iyalin mu ba dai dai bane da ku yan kwana ko yawa mutane ana kukan su da shi sau da tafiya da ga kalanta na miji zauna baya kula da cikin da zai yi da mata ba wanda baya san mata su da kariya kuma mun yi miji cikin mun tabbatar in Allah ya sa ga cikin matan aure da ni insha Allah ta'ala sai ka samu tsaye mutum mijin da zai go gidan da zai karba ta ka da shi wannan shi kai wanka ko da sabulu ko ba sabulu wallahi sai ka ta kira ni wallahi sai ka gare shi da zaka ban ni amma dan shi da waje yake shirya wa matarsa yayi mata wanka da dare ka shi da wannan nabi da waje yake fata ni sai yake zuwa tsaurin aure ya fuskan shi ma sai da zai gidaje nabi da waje yake samu kwaciya da azo da zauna a gidan sa dan masu su kage shi da gidaje kullun sa sahabbai a da sallallahu alaihi wasallam ko ina ba ko a sai ka Umar wani yana cewa na kai da azo da kwaciya uridu an ata jammala bi zaki kama uridu an ata jammalo ne ina yin kwaciya da azo wa mata na kamar yadda ni ma nake so bi yin kwaciya da azo kaza ta hanya wannan hadisi in ni shi da gida ya fito zai koma sai ya goje matarsa wallahi a cikin mu akwai wanda idan ka ganki ka ce wannan mutum yana da kara matarsa haka tabbata ya zaka ce ka ba mu ce kuna ba ba mu ce yana ba za ka ga su matarsa kamar da tuya amma shi kuma yadda ka san daga ramin doka ya fito ba mu ce wannan dan shi ne ba ya ce wa akhiru kullu fil ma'ruf ku tsaya ta kuma ku mutu magana da kyau wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu shi da bakwai shi iyayen na mata bayyana sunan shi fitta dukkan abu da suke da shari'a ta haka ya kamata ku sani duniya ta kai burzani na wayewa wayewa ne shi ne bin Allah wayewa ne shi ne ku bi shari'a ya kuka ina mata a gaki da hijabi a gaki da niqabi a gaki da saka safar hannu da kafa idan kin je gida kuma a gaki tas ga kulliya ga kulli ga tanni ga tsafta ga jiran kuma kin ji ba kin ki kin madanin mari fa ka ga mata kuma shi kan nan ma ka ce ne na gida idan kin cewa in kun bari da gaji an gani ke za ki kare ki in kin bari da kirki an gani ke za ki kare ki kina da a dai da zaki bayyana wa wani ki samu kanka a wajen Allah ki samu matsayi a wajen sarki to amma abin da ke da mu ya mata yau yawa da wani shi ne akwai mata da ba za ka so da gaban da kansu ki sun ba da mutunci su ga wani ba 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 akwai mata da yau kafin a aure da su ke sun ba da mutunci su ga wani har ta kai ga yau a wasu rayuwa da yawa ba a yin aure da kanin miji da mata sai an kawo takarda ta gwaji lafiyar ta kalau lafiyar ki kalau saboda ana tuhumar akwai wanda ku ke bayar da mutuncin suna bayar da kima to muna ba da shawara ga iyaye mata babu kima babu daraja babu abin da zai ba ku bane da dokoki da kan zuwa makaranta irin kula da jinku irin bayar mutuncin ku sannan kuma ku girmama maza da mata ku iya magana ku iya ladabi ku iya kima ku iya mutunci ku san me za ku faɗa wanda ba ta iya magana ba wanda miji ke zo maka magana yana cewa ina san ki zo mu rinke hira da ke muna cikin tsorawa amma ni kare ku ke kike haka nake haka Allah ya yi ko ba wanda ke canja ne kaga wannan fara shi kake ni kake malam shi yasa idan zo Allah ku ta zuwa ki ce mun zo na miki da miki biyo to za mu kawo fara ki ta to ke ina wannan ban ki kamata ba san kwarewa wanda kwanin take ne mai kanyar mutum da take fuska irin misali amma ki ta zama ta gidan ka a zamanarta ban ta ne a cikin mata ita ce wacce da ka ganta kan ta fara zama ne shin kina da wannan sifa ta yadda in mijinki ya ganki zai ji daɗi hankalinsa ya kwanta ya daina kalle-kallen mata a waya wai idan amartaha a ta'atka idan kai mata umarni kuma sai ce maka da'a sai ce maka biyayya wallahi mun gani da iyayenmu da kakanni yadda suke girmama mazajensu kamar iyayensu amma ina wani ya ce kar ki fita ta ce wallahi kana daga kafarka wallahi kuma sai na fita wani ya buga waya ce ina kike ne kike kai dai sai na dawo tukuna bai ma san ina taje ba kike irin waɗannan dalilu ba daidai ba ne da muguwar alaƙa da mata su ne cin amana yau da amfani da wayoyi da hira da mazaje waɗanda ma mazajenku na aure ba ki fanniya ki ado ki bayyana adan da mijinki ya kamata ya gani amma ki nuna wa duniya ta gani ki nuna wa wani tsohon saurayinki na wada a Najeriya yanzu wai wani yayi ake yi wai mata wai suna da wai wai besti menene besti shi yake gaya mata me za ta dafa mijinta besti shi yake koya mata ya za ta kwanta da mijinta besti shi yake raka ta unguwa ko kasuwa musamman in ya samu lalataccen miji mara kula mara titi wanda baya lura da iyalinsa ke kuma ki ji tsoron Allah yanzu da mun kina da wani besti ba mijinki ba kina da wani wanda ya fi mijinki da kuma wani da ake cewa wai boyfriend boyfriend wai tana da wani saurayi wai yaronta ne wai abokinta ne da shi take hirar soyayya idan mijinta wataƙila bai yi da ita ba da shi take wasa idan mijinta bai yi da ita ba da shi take kaza duk irin waɗannan kazanta wannan datti wannan cin amana wannan yaudara da iyaye mata su ya kamata su ji tsoron Allah ku kyautata don ku samu ingantacciyar rayuwa mai daɗi da iyalanku insha Allahu ta'ala idan Allah ya kawo mu lokaci ingantacciya wadatacce muka samu mata zalla to akwai wani sirrance-sirrance na rayuwar aure wanda ba za mu hau da nan araha ba saboda kar mu yi bayani akwai marasa aure da yawa a wurin nan wanda ta ce ya ci bi neman da ya rude mana a wurin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kun ga malami mai bin ka'ida ko kun ga bai tsaye da ni wani tsaya to shi ke da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na tabbata cewa da na da son samu ne in bar shi ci gaba da yi ko kun ga malamin ya face mun abu da nake magana ma dan kan na iya tsayar da shi sai da na je na aro wani abu magana da ban sa annan na kada masa kararrawa ka sa Abdullahi Usman ne ga dangaya muna godiya Allah ya saka alheri da na ji shi yana ta gurguza yana ta hawan mu maza yana ta kurkusa mu yana ta tura mu yana ta danne mu sai ce masa a zuciyarka nake cewa kai dai ka gama akwai sai su shehi malami malam Kabiru Haruna Gombe yana nan a baya in ya zo zai rama mana Dr. Abdulmutallab Ahmad ka kalli jama'an da ke gabanka mafiya yawan su ko ce sama da 90 cikin 100 ba su da hula wanda ke gwada alamar matasa ne jama'ar ka ne kuma za ka iya cewa kusan dukkan su makalla kwallon kafa ne tsakani da Allah ana dan kalla kuma a kalla ba wai na ce duka ba banda ma wannan kuma sa'an nan ga abubuwa da yawa da suke shigartar da matasa ina so mara musallam a cikin maganarka ka dan kwankwashi kan matasa an kwankwashe mu masu gida sannan kuma ya taɓo iyayen gida to su kuma waɗannan fa waɗanda wasu daga cikinsu ko dai cuzurai ne ko mundukai ne ko gwagware ne ko gwabrekai ne ko gwarangwamai ne ko gwaramni haka dai su categories na marasa mata duka akwai shi a nan gurin gare ka mara musallam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. دعوة إلى من سلم على الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan gari mai albarka da waɗannan manya-manyan malaman namu waɗanda suka yi fice a wannan nahiya tamu a kan yaɗa addini da musulunci. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa muka sauka a wajen malamai da cijai waɗanda suka yi shekara da shekaru suna yaɗa sunna da mu da ku da su gabaki daya. Allah madaukakin sarki ya raya mu akan sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya karbi rayuwar mu muna bin tafarkin sa, ya tashe mu a cikin majiyansa, ya shayar da mu alkautararsa, ya sanya mu cikin cetansa. Bayan haka, kamar yanda babban malamina yayi bayani cewa matasa da muka hadu a nan gurin, maganar da zan mana nasiha ta shine halin da muke ciki a yau. Ku sani a matsayinmu na mu musulmi, wallahi duniya mu take jira. Duniya ta rikice, Turawan yamma da na gabas kashi ya haɗe musu. Tattalin arzikin da suka zo da shi ya rufe sun ba su da mafita. Globalization aulama da suka zo da ita ba za ta ceta al'umma ba. Hanyar rayuwa zamantakewar iyali modality din da suka zo wa duniya ta shiga cikin matsala. Finance system da suka zo da shi a duniya na bankuna sun talauce, sun shiga cikin masifa. Tsarin tattalin arziki da tsarin zamantakewa da tsarin yadda ake gudanar da rayuwa tsakanin iyaye da ƴaƴa da duk wani abu ne garbu Turawan yamma suka zo da shi, to yanzu fa sun kai ƙarshe. Da yawa daga cikinsu sun furta, ba za su iya ƙaddamarwa da duniya wani abu ba. Wannan yake nuna mana cewa abinda duniya take jira yanzu musulunci da musulmai ina suke. Idan ka tuna maganar Rabi'uddin Amir a gaban Rustam ya tambaye shi ya ce ma ja'a bikum, me ya zo da ku? Alhali sun tsaya a gaban Rustam ƴan tsirari, rigunansu ba masu kyau ba, yana ganinsu talakawa, ƙasƙantattu a idonsa, don bai ga wani zamananci ba, bai ga wani ƙwarewar rayuwa ba a wajensu, bai ga wani irin civilization da yake zaton zai gani ba. Ya kalle su a wulaƙance, ce me yazo da ku? Ya ce da ƙarfin hali a matsayinsa na musulmi, nahnu qaumun ba'athana Allahu linukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya ce mu wasu mutane ne da Allah ya turo mu duniya, mu fitar da duniya ga baki ɗaya mutane daga bautar mutane zuwa bautar Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Abin mamaki, duk irin wannan kilisan da Father Reston da technology ɗinsa da dukkan sojojinsa, ya ce da ado da zinariya da jin daɗin duniya da suke ciki, amma Rabi'u ya ce wa min diqi duniya ila si'atiha, mu fitar da su daga cikin kuncin duniya izuwa yalwata. Domin ne wanda bai da musulunci, wanda bai da addini, wanda bai san musulunci ba, baya aiki da musulmi, duk mulkinsa, duk kudinsa, duk ja'in da ka gani yana da shi, wallahi yana cikin kunci. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله مدوكين سركي يا تبتر منا ده شيوا
وما نعرف عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة عميا. قال ربي لم هجرتني عامي وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
wannan yake nuna mana cewa ashe musulmi sun taho da wani sako wata risala da take so su gabatarwa da duniya su fitar da duniya daga cikin rikicin rikice-rikicen kowane hali da suka samu kansu. babu wani hali da dan adam zai shiga cikin sa na tattalin arziki ko na zamantakewa ko na gudanar da mulki ko na dukkan wani abu face musulunci ne ya zo da mafita. mafitar da musulmi sun aiwatar da ita a kawunansu, da sun aiwatar da ita a gidajjajinsu, da sun aiwatar da wannan mafitar ta musulunci a zamantakewarsu, da duniya ta samu wani yanayi, ta samu wani samfurin rayuwa da za ta fita cikin tashin hankalin da take ciki. amma abun mamaki, musulmin su kansu ba su fahimci addinin su ba. ba su tabbata addinin ba a aikace, ba su fahimci addini ba a tattalin arziki, ba su fahimci addini ba a kasuwancinsu, ba su fahimci addinin ba a zamantakewarsu. namazi misalin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar a kasuwanci, misalin da ya bayar a zamantakewarsa da iyalansa, misalin da ya bayar a zamantakewarsa da makotarsa, misalin da ya bayar a zamantakewarsa da waɗanda ba musulmi ba, misalin da ya bayar a zamantakewarsa da duniya gabaki ɗaya da halinsa gabaki ɗaya, da yawa daga cikin musulmi ba su fahimci wannan misalin ba. wannan ya zamanto duniya ta shiga halin da take ciki. kaga musulmi sunansa ne musulmi kawai, amma ɗabi'unsa, aikinsa, yadda yake gudanar da al'amuransa gabaki ɗaya sun kauce abinda musulunci ya kira a kai. to wannan shine abinda musulmi suka rasa a yau, kuma duniya ta yi asara gabaki ɗaya. in har muka dawo musuluncinmu na gaskiya, ba musuluncin da turawan yamma suka shata layi ba, musuluncin da za su ziga mu mu ɗau makami domin shi ne ainihin abin da za su rushe mu, ba irin musuluncin da suke so ba, mu yi ta kafirta juna muna ta faɗa a junanmu ba, ba irin musuluncin da garbu ta shata mana ba, wato musuluncin ya zama ɗan zamani. suna na musulmi ma lillahi fa huwa lillahi wa ma lil qaisar fa huwa lil qaisar. a masallaci zan yi sallah, kullun sata, in na fita waje da zina da cin riba da hassada da zalunci da keta da kiyayya ta mamaye, amma in na zo masallaci in ce Allahu akbar in sallama wa Allah. wannan ba irin musuluncin da manzon Allah ya koyar bane ba. musuluncin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar, musuluncin da ya bijini duk inda kake, kake wakiltar musulmi, yanda wani musulmin da ba kai ba in ya ganka zai shiga addini. wallahi da a Najeriya, da irin wannan kasar da musulmi suke, da muna yin musulunci ko kashi 60 cikin 100 mu suna yin irin musuluncin da musulunci yake so a yi, da babu arni ko da arnan, to da sun yi karanci. bayan sun yi karanci, babu wata mummunan adawa da hi'ibi da zai zamanto tsakaninmu da su. domin mun ga manzo sallallahu alaihi wasallam yanda ya amshi Nasara na Jiran, ka duba irin yanda manzon Allah ya amshe su a masallacinsa ranar Lahadi, suna tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam har suka ce lokacin addu'ar cocinmu ya zo, ya ce ku je ku yi ku dawo. daga ƙarshe kyakkyawan misali suka musulunta. to irin wannan musuluncin fa yanzu duniya take so, musuluncin limana, ba na faɗa ba, ba na ɗaukan makami ba, domin duk wanda aka zuga shi ya ɗauki makami, to wallahi ya ba arnan duniya da arnan gabas dama su fakattaka shi yanda suke so, abinda suke jira kenan. musuluncin ɗabi'a, musuluncin wayewa, kar ka zama wani mujandam mara fahimta dolo wanda bai san yanda duniya take tafiya ba. ka zama cikakken injiniya, mai addini, cikakken likita mai addini, cikakken mai karatun zamani wanda ka kware da administration kuma ka san musulunci kuma kake tafiya akan koyarwar musulunci. In muka samu wannan musuluncin to alhamdulillahi musulunci zai kawo wa duniya mafita a cikin halin da take ciki. Musulunci zai ceto duniya a dukkan rikita-rikita na yaƙe-yaƙe na rushewar tattalin arziki na dukkan halin da ake ciki. Don haka kenan a ƙarshe nake kiran mu, musulunci ba wasa bane ba, ba kabbara bace ba, ba zuwa masallaci kawai bane ba. Musulunci aiki ne, suluk ne, tabi'a ce, yanda za a ga a jikinka, yanda za ta yi naso duk wanda ya haɗu da kai ya ɗanɗani wannan ƙanshin da zaƙin na saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ga babu wanda yake sha'awa sai kai da ɗabi'unka da addininka. Sahabi guda ɗaya kasuwanci ɗaya zai shiga kasuwa ya yi ciniki guda ɗaya da mutumin da zai taɓa sanin labarin musulunci ba, ya tambaye shi ya ce kai wane ne, ya ce ni ne wane, me ya koya ma irin wannan sana'a, ya ce addini, menene wannan musulunci, kaza da kaza, saboda ya ga tsantsar amana da tsoron Allah. Amma mu haka muke yanzu? Ba haka muke ba. To da wannan za mu shiga maɗaukakiyar aljannar da Allah ya ce fi jannatin aliya, aljannar da take samu in ka wuce sama ta ɗaya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta huɗu, sama ta bakwai, ka fice ka je sidratul muntaha inda jannatul ma'awa, wanda daga ita sai al'arshi. Wannan mutanen da suka bi Allah fa za a ɗaukaka a wannan ƙasar su yi irin wannan tafiyar, tafiyar da ake kilomita, ake tafiyar sur'atul bau, light speed, gudun haske da mala'iku suke yi zuwa sama ta farko, suna yin su a cikin mintakan ɗaya a yi kilomita miliyan uku. To irin wannan tafiyar za a tafi da kai ba sama ta ɗaya ba, ba ta biyu ba, ba ta uku ba, ba ta bakwai ba, fi jannatin aliya, daga kai sai al'arshi. Da irin wannan rayuwar za a ɗaukar mu haka? Ko da rayuwar ƙasƙancin da muka zaɓar wa kanmu wanda za mu tafi cikin wutar a ƙasa ta ɗaya, ta biyu, ta uku, ta a bakwai, can ƙasa cikin hali hawuya, cikin lazza, ba wani mutum duk wanda yake so ya yi saman nan, to wallahi sai yana da manufa, sai ya san me yake, sai ya san wani aiki yake. Don wancan wajen na kusa da al'arshi, wallahi ya fi ƙarfin malalata, ya fi ƙarfin kawai ‘yan taɓa karatu, ya fi ƙarfin wanda ba su san Allah ba. Wanda suka san Allah su zai ɗauka ya sama da su. Allah ka kawo mana daga cikinsu, Allah ka yafe mana laifukanmu, Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka gyara zukatanmu, Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakta Abdul Muttalib, Allah ya saka maka da alheri. Assalamu alaikum. Kun saba jin wa'azi ko? Ko kuma kuna jin irin yadda malamai wani lokacin sai Buhari, Muslim, ko su kira Ibn Taymiyyah ko Zahabi ko waye, wato wanda da su za mu koya. Ku duba yadda malaman nan sun taru guri guda, kowa daga cikinsu jami'a ne, kowa daga cikinsu al'umma ne, kowa daga cikinsu ko shi ɗaya aka ce zai zo wannan gurin, za ku irin wannan tara. Kuma sai gashi sun haɗu a guri guda suna tattaunawa ba faɗa ba zagi, ko? Sai kowa yana maganar yaya za a amfana, yaya za a ƙaru, yaya za a gyara gidan musulunci, yaya za a yi kaza. Wannan shi ne musuluncin gaskiya. Bari mu ba ku labari cikin sakan kaɗan. Kun san malamai suna kiran Ibn Taymiyyah ko? Wani katafaren malami da aka yi a ƙarni na bakwai, Ibn Taymiyyah da Ibn Taymiyyah da wani malami ana kiransa Ibn Qayyim almajirinsa da almajirinsu Ibn Kathir da abokin karatunsu kuma malamin wasu daga cikinsu Imam Az-Zahabi da Ibn Daqiq Al-Aik da Imam Al-Hafiz Al-Mijji Abu Rahman Abu Al-Hafiz Al-Mijji Al-Hafiz Abu Yusuf Al-Mijji Abu Al-Hajjaj Al-Mijji astaghfirullah Abu Al-Hajjaj Al-Mijji da su zamlakani da makamantansu duka sun rayu a gari guda a lokaci guda duk a cikin birnin Dimashq, wanda birnin Dimashq bai wuce birnin Medina ba a da, eh saboda murnan Madina da ake bakarar murnan Madina a zamanin manzon Allah. Yau duk abin da ake faɗa na tarihin murnan Madina da a zamanin manzon Allah yana cikin ƙwariyar masallacin manzon Allah da farfajiyar masallacin manzon Allah, wanda ke gwada girman garin a zamanin da bai wuce wannan shatin ba. Amma aka samu bajiman malamai wanda kowa in aka ambace shi sai ka ji shi a shi ɗayan su al'umma ne a gari guda, amma ba za ka taɓa jin wani ya soki wani ko ya aibata wani ko ya zagi wani, sai dai kowa damuwarsa al'umma ya yi wa mutane duhu, karantar da su, amfana da su. Irin wannan shi ma sabon darasi ne gare mu. Na tabbata mai yiwuwa ba ku taɓa samun irin wannan yanayin da malaman da kuke kallon su kuke jin su su taru a guri guda, kuma kowa na ƙarfafan saƙon ɗan uwansa. Allah shi ƙara musu albarka, Allah ya kiyaye su, Allah ya kare su, Allah ya ƙara daidai su tsakaninsu, ya haɗa kansu su zamto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su yi wa musulunci amfani. Saura mutane uku, Malam Azzamfari shi ne wanda baku labari, malam da cikakken gemu, malamin sunna, wani daga cikin malamai ci haba, kullum karatu kamar Malam Azzamfari. Shi ne idan kana bibiyarsa za ka ga ya yi karatu da safe, ya yi karatu da rana, ya yi da yamma, na zamanin har karatun bayan isha'i ma yana da shi kullum. To malam, mutanen Kwatano za su so su ji daga gare ka wani abu wanda zai amfanar da su, ban san ta ina za ka fito musu ba, amma ta duk inda ka zo musu alheri ne, domin karatun namu hatsin bara ne. Akwai tuwo, miyar kuɓewa, akwai miyar ganye, akwai miyar busasshen ganye, akwai har ma da miyar da Malam Abdullah ya ci yau bai san sunanta ba, ban ce ya yi sarci ba, amma ya yi magana mai daɗi.
Faja'a. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن أقارب قولي الله تبارك وتعالى ya kama wani yammaci na yau, yammacin Alhamis 13 ga watan Al-Muharram na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da 4/11 ga watan 8/2022 a nan babban masallaci na al'ummar musulmi da ke cikin garin Kwatano a ƙasar Benin. Wato wannan shi ake kira kamun kazar kuku, domin manyan malamai suna a gabanmu, sa'annan wasu daga cikinsu sun yi wa'azi, kuma a ce a kira irin mu ɗan makiyaya mu ce mu yi wa'azi, kaga akwai magana. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana soyayya, soyayya don Allah, soyayya duka tsarin da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ƙara mana son Allah, Allah ya ƙara mana son manzon Allah, Allah ya ƙara mana son iyalan gidan manzon Allah, Allah ya ƙara mana son sahabban manzon Allah, Allah ya ƙara mana son malaman Al-Qur'ani da sunna, Allah ya ƙara mana son junanmu a yau, junanmu na musulmai, Allah ya ƙara mana dauƙon zumunta, Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan ƙasashe nan baki ɗaya. Kuma abinda malamai suka faɗa Allah ya ba mu iko yin aiki da shi. Ni abin da zan ce shi ne, wato kamar da shi Dr. Bisina ya faɗa cewa daga ina za a fara. Na farko dai ga shi duka matasa ne, wanda kuma a tarihin musulunci lalle waɗanda suka ɗauki nauyin addinin musulunci daga cikin manya-manyan rukunan al'umma akwai matasa su suke da kaso mai yawa, banda malamai, banda dattijai, banda manyan masu kuɗi, banda hukumomi. To Allah ya muna albarka. Abinda muke so shine ƴan uwa su sani a nan ƙasa ce daga cikin ƙasar Afirka, mu ma a Najeriya Afirka ce, wannan taro na Afirka baki ɗaya. To Afirka baiwa Allah, Afirka marainiya, ku matasa ku ne uwa ku ne uba na Afirka, domin a yanzu Afirka marainiya ce, kana buƙatar wasu sabbin al'umma waɗanda za su saurari dattijai irin su da suke gabanmu a yanzu da manyan malamai masu basira da dakto da kafira suka yi wannan magana. To muna buƙatar matasa irin ku da za su saurari waɗannan bayan Allah domin a samar da sabuwar Afirka mai albarka, mai biyayya, mai haɗin kai, musamman Afirka Islamiyya, Afirka ta Musulunci. Idan muka ce Afirka ta Musulunci shine Afirka wacce take bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tarifar wa rahiko. Hakika muna cikin wata dabaibaya da makiya na Afirka suka saka muna, kuma akwai hanyoyin da za mu iya fita daga cikin wannan dabaibaya, wannan ɗauri, wannan hukumi, wannan aiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi a duniya ya isko ƙasashen Larabawa, musamman Qurayshawa, cikin hargitsi. Mafi girma shine hargitsin shirka ga Allah da bautar gumaka, da yanka ga gumaka da watsa jini, kuma a mafi girman guri, a mafi tsarkin guri, a ɗaki mafi girma, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin.
Fi ayatin bayyinatin.
Fi ayatin bayyinatin maqamu Ibrahim.
Waman dakhalahu
kana amina.
Walillahi
ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila.
Ko kuma hajjul baiti.
Waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Wannan daki da darajarsa da abubuwan da Allah ya ambata game da shi, to Annabi ya isko ana bauta magoki a cikinsa, gumaka ɗaruruwa tare da shan giya da ɗawafin tsirara, kai abun ya kai hadda wa abul banati wa idhal mau'udatu su'ilat
bi'ayyi dhanbin qutilat.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abubuwa da yawa, hadisai da tarihi sun nuna wadau yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isko Makka, wato mafi girman daki, mafi darajar guri a bayan ƙasa, Annabi al-Qur'ani ya faɗa. Amma da aka fara saukar da al-Qur'ani, manzon Allah ya shekara 13 yana karantawa, ya karanta da al-Qur'ani bisa sunnarsa shi Annabi Muhammad ɗin. Sa'annan ya yi hijira ya koma Madina ya shekara 10, shekara 23 kenan ba, sai da aka waye gari duk wannan ɓarna gaba ɗaya sai ta koma tarihi. Allah subhanahu wata'ala ya mai da ɗakin yadda shi yake son sa, ya mai da ɗakin da ake bauta masa, ɗakin kamar yadda Annabi Ibrahimu ya gina shi, aka koma gashi nan alhamdulillahi tun wani lokaci aka yaye dukkan waɗannan gumaka. A shekenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama
ya zama muna mazubi, ya zama ainihin wato mai karantar da mu yadda za mu yi maganin kowace irin matsala, musamman irin matsalar muke fama a Afirka. Muna fama da matsalar rashin zaman lafiya a Afirka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a ainihin Makka da Madina, ya isko ainihin mutanen Aus da Khazraj a ainihin Madina, suna gaba da juna, suna kashin ainihin kiyashi, suna kashin are dangi. Amma Allah tabaraka wataala ya zo ya hada wata irin zumunta a albarkacin addini, suka zama ƴan uwan juna, suka taimaki Annabi Muhammad. Huwa allazi ayyadaka bi nasrihi,
huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin.
Naam.
Wa allafa baina qulubihim.
Naam.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله
ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
Muna buƙatar haɗin kai ne, mutanen da suke kashin junansu. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya ce suka taimaki manzon Allah, banda taimakon da shi Allah ya wa manzon Allah. Sannan ya sa mumunai suka taimaki manzon Allah. Mumunan nan Allah ya ce wa allafa baina qulubihim, Allah ya haɗa zukatansu, ba wai ya haɗa fuskarsu ko kansu ba. Wa allafa baina qulubihim, kuma Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Da dole a ciyar da zinari a cikin duniya, da man fetur da a cikin duniya, da gas, da dukkan kuɗaɗe, da daloli, da dukiya ko wata iri, don a ainihin haɗa zukata masu baƙar gaba da ke tsakanin ainihin al'ummar Larabawa, to wannan ciyarwar ba za ta yiwu ba. Amma albarkar Qur'ani da sunnar Annabi Muhammadu suka zama ƴan uwan juna, har suka waye gari. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa tsakanin ainihin muhajirai da ansaru suka zama ƴan uwan juna, har Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hujurat, suratul Ali Imran, yace
wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu,
haka
wa zkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum.
Ya maisa, Allah ya ce in kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum, kun zama maƙiyan juna, Allah ya haɗa zukatanku. Dan haka wala tukul qawli shine muna iya maganin matsalolinmu a Afirka, muddin muka kasa karantawar addinin musulunci a gaba, muddin muka bi malamanmu suka gaya muna gaskiya muka yi aiki da ita, muddin muka bi jagororinmu a kan abin da suke umurtanmu wanda ba saƙon Allah ba, muddin muka mai da hankali a littafin Allah a wajen makarantunmu na boko da makarantunmu na islamiyoyi, muddin muka mai da hankali a wajen lakcoci da muhadarori, muddin muka gyara salabar ɗinmu a Afirka, mu gyara salabar ɗinmu na makarantu, curriculum na makarantu, a gyara shi, a sa darussa, a ba musulmi dama ba za su gama makaranta ba sai an ba su wani course na imani da mutunci da daraja, kamar irin abin da malaman suka faɗa, ya zama kafin mutum ya zama soja yana da imani, yana da tsoron Allah, yana da jin kunya, kafin ya zama ɗan sanda yana da imani, yana da tsoron Allah, yana da kunya, kafin mutum ya zama ainihin wato lauya ya zama akwai imani a tare da shi, kafin mutum ya zama alkali, kafin mutum ya zama ɗan siyasa, kafin mutum ya zama babban hamshaki ɗan kasuwa, kafin ba mace ta yi aure ya zama duka imani ya zauna a cikin zukata. To wannan lallai za su samu kwanciyar hankali, kamar yadda ainihin sahabban manzon Allah da kafin zuwa manzon Allah maƙiyan juna ne. Qur'ani ya faɗa, Qur'ani ya faɗa maƙiya ne ba mai son wani, amma Allah tabaraka wataala ya haɗa su albarkar littafin Allah da sunnar manzon Allah. To wallahi wannan sirrin yana nan, muddin za a ci gaba da karantar da shi, muddin za mu yi aiki da shi, mu kalli ainihin tsakanin muhajirai da alƙa ga ƙa'ida ta baƙo da ɗan ƙasa, ta baƙo da ɗan ƙasa, baƙo da ɗan ƙasa, akwai rainewa. ba ko dan kasa inda ba ko ya sauke ce to ya zo ka ga dan kasa ko bashi gona su bashi wurin da zai dan bukoti da sauransu to galibin dan kasa suna rena baki amma yaya dan kasa suke na Madina da baki muhajirai har maka ina faya illa ko kike da wayusuru ala anfusihim je kawai
wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa walladhina tabawwa'u ad-dara wa limana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim
to mun tsaya nan walladhina tabawwa'u ad-dara wa limana wa'inda suka zauni gidan yan kasanci na Madina kuma Allah ya tabbatar da akwai imani imani ya zama abin sai ta hanyar karatarwa ta doktor ne karatarwa yuhibbuna man hajara ilayhi kamar yadda kuke son zo wannan na malaman mu hada mu ciki to haka kuma abin da ya faru kenan mutanen Madina suna son muhajira yuhibbuna man hajara ilayhi amma kaga wannan soyayya aiki ne an kai ka zamo da babu ka ai da babu ka yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna
fi sudurihim hajatan mimma yamutu
babu ganin kaci a tsakanin su kamar abin da shi kyauta mu je gaba
wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa
duka wannan karatu na Qur'ani ce wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna zakin muhajirai su ji daɗi su su haƙura ko da suna da buƙata hadisai sun tabbata a tarihin musulunci al-ansaru duk da balarabe yadda yake da mace da bala'i da za a iya kashe ƙabila gaba ɗaya saboda mace amma tarihi ya nuna lallai muhajirai sun yi yunƙurin ba su saki matansu ainihin al-ansaru sun yi yunƙurin saki matansu da muhajirai su aura sun yanka gidansu su raba su ba muhajiri sun yanka ainihin gonarsu su ba muhajiri musamman a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'aha a tsakanin muhajirai da ansaru yanzu a takaice sakon shi ne muna iya gyara ainihin matsalolin da ke tsakanin mu a Afirka ƴan Afirka musamman wannan matasa fuskoki masu cike da imani masu son Allah da Annabi Muhammadu babu shakka akwai albishir na mu gyara kanmu kuma wannan taro da muka zo a ainihin fasalin ko kuma Benin to wani ɗigon ba ne in Allah ya yarda na haɗa kan al'ummar musulmi matasa da malamansu da shuwagabanninsu na Afirka don mu zama ainihin wato taurari ba za mu ce zakaran zamin tafi ba sai dai mu zama tauraru mu zama ainihin abin koyi wallahi kamar abin da malamansu suka faɗa idan aka samu musulmi suna kwatanta musulunci cin hanci da rashawa ya tsare kuma da zarar aka ce cin hanci da rashawa ya tsare to kuma lokacin gwamnati za ta yi tasiri aikin gwamnati zai yi dukkan wa'innan abubuwa gaba da suna cikin karantawar Allah da Annabi Muhammadu don haka yan uwa musulmi kuna da aiki a gabanku babban magana shine ku ainihin saurari malamanku ku saurari shugabanninku muna roƙon Allah ya nuna albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Afirka da duniya baki ɗaya innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الله اكبر وكبره تكبيرا مالم الزنفري منا غوديا كما ساقو يا عيسى كاقو يا جي فهمت انا في ليا ايش ده ابو تو الله يسهل بركه سكن ابو داك بركه ناو We are going to introduce Menegefri Kulanchi Bahaka Babana Kabiru Wato Parpensa Nizangabata Say Kulanchi Yafala Jana Sabo da Dagalala Nanchi Parpensa Jana Kilaka Kewai Mashipashik Baji Kaka Nifashik Baji Kasi Kaka Kewana Tanjiki Wana Me Tigiri Yae Mataki Kaza Yae Mataki Kaza So Amal Alhamdulillah wannan farfesa ne da Allah ya albarkace shi matsayin sa nan gurin da kuma tsayuwarsa da magana zai yi ba matsayin bannansa ba matsayin gwagwarmayar da ke yi na tabbatar da wannan kira na musulunci
kamar yadda na fara da zuwa gabatarwa cewa shine yanzu ke jagorantar almajiran shehin malami Malam Awwal Albani, Allah shi masa rahama ya gafarta masa ya haka kabarinsa. Kun san manajin din almajirai babban aiki ne. Ku tambayi Malam Kabiru Bombe wanda shine mai wa'azi ne, shi kuma shi administrator ne mai gudanar da kungiyar jama'a da zuwa bidawa kamar sunna ne. In aka ce maka gudanar da malamai babban aiki ne, to kuma balle gudanar da almajiran ɗaliban ilimi. Amma da yadda na gan shi, da yadda na fahimce shi can zamanmu da shi na awowi zuwa yanzu, na tabbatar cewa lallai zai iya yin haka, because it's an humble somebody, mutum ne wanda yake ina ganin zai iya karɓan kowa da kowa. Allah zai sa masa albarka. Ban san me malam zai magana akai ba, fannin sa ne na noma, zai mana magana ne akan sunna, zai magana ne akan ilimi, a'a matasan shi ma zai magana, ko kuma malam zai kira ne a yi ƙarin aure. Dole na san farfesa shi ba sa yin mata saboda ɗaya, amma na san ranar na san nasa mai waya ɗaya. Gama su malam, ko ma dai ne menene za ka zaɓa ka mana magana, wa'azin namu ta kyansa kamar yadda muka faɗa, hatsin bara ne, kowane abu aka faɗa insha Allah zai amfana. Ni ne a ranar kun yadda?
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyan malumma su daga sun gabatar da abin da ya kamata a ce kowa ya fa'idantu da shi, amma insha Allah ta'ala zan yi mutaba akan ta magana da malam Jarawa ya yi akan wasu sharuɗa da ya kawo na cikin ayyuka ga musulmi. Kuma wannan sharuɗi wanda ke shi ne ya fi komai mahimmanci ga rayuwar musulmi, shi ne cikawa da kalmar shahada. Kuma zan dogara ga wasu hadisai guda biyu, ɗaya hadisin Abu Zar al-Ghifari da kuma ɗaya hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As. Ɗaya hadisin farko, wata rana Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah na bacci, sai ya koma ya sake dawowa. Sai da manzon Allah ya farka, sai manzon Allah ya ce duk mutumin da ya ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kalmar shahada kenan, thumma mata ala zalika, kuma ya mutu akan haka, manzon Allah ya ce zai shiga aljanna. Sai Abu Zar al-Ghifari ya ce wa in zina wa in faraka, ko da wannan mutumin yayi zina ya sata, manzon Allah ya ce ko da yayi zina ko da yayi sata. Abu Zar ya sake maimaitawa har sau uku, da ƙarshe manzon Allah ya ce a laran gami an fi Abi Zar ko kafi ko kafi sai ya shiga aljanna. Sai Abu Zar ya kuma duk inda ya je kansa da wannan hadisin shi ma sai ya faɗa, ko Abu Zar ya so ko ya ƙi, sai wannan bawan Allah ya shiga aljanna. Sai nan muna muhimmancin kalmar shahada ga rayuwar musulmi. Duk abin da za ka yi a rayuwa gabaki da kakka ya kuskura ka mutu, sai kana da imani da Allah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Hadisi na biyu, Imam Tirmidhi ya faɗa hadisin da Ibn Majah, Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu, cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ran tashin kiyama za a zo da wani bawan Allah cikin al'ummata, bayan an tara al'umma gabaki daya, mutumin nan ya zo da tarin zulubai, zulubai shi za a zo da wasu mujalladai guda tara, ce kowane gidan mujalladi daya iya tsawon ganinka, a ce littafin mujalladi tara kowane mujalladi faɗin shi da tsawon shi iya ganinka. Kawai wannan sai dai iban mala'iku a zo da su guda tara, duka babu abin da ke ciki sai sharri na wannan bawan Allah. Zulubai ya tafi da yi a rayuwar da duniya gabaki daya, sai Allah ya zubar da su a gaban shi, ce wannan duk munanan ayyukan ka ne, kana da jada abin da yake ciki, sai ya Allah ba ni da jada. Allah zai gaya mai cewa yau ba a zalunci, idan kana da musu kana da jada ka faɗa yi ta abin da jada. Sai Allah ya gaya mai to akwai wani aiki da kai da zai yi da ya wannan, sai ce ya Allah wannan kuma yau wasa za a yi mun kuma yau, shi ya riga ya kankance cewa wuta zai shiga. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa ɗauko wata ƴar kati takarda, kati ake cewa kamar ID card haka, kamar ID card tsaka haka, maktubi fiha la ilaha illallah, to an rubuta la ilaha illallah a kan wannan kati. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ɗora wannan mujalladai a kati ɗaya na ma'auni, a ɗora wannan kati a ɗaya tafi, sai wannan katin ya jayi wannan mujalladan gabaki ɗaya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ji a saka shi aljanna saboda wannan.
kamar a muhimmancin kalmar shahada kenan a rayuwar musulmi. Lalle ƴan uwana, kada mutum ya kuskura duk abin da zaka je kai shirka a rayuwarka, duk abin da ka nema in dai Allah ya nufa zaka same shi sai ka samu kafin ka mutu. Arzikinka ya fi adalinka nemanka. Da yawa daga cikin mutane muna shirka saboda neman duniya, da yawa daga cikinmu ƴan siyasa ne, ƴan kasuwa ne, ƴan boko ne, muna zuwa muna shirka saboda neman duniya. Duk mutumin da ya shirka na rinka da Allah ba shi ma rahaman Allah har abada, domin in dai har ya mutu bai tuba ba, to tabbas zai shiga aljanna ba, in ya shiga wata babu ranar da zai fita. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu, Allah ya karbi ayyukanmu. Inda muka taru a nan Allah ya fara tattoki a gidan aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Magana kadan kuma ta isar. Babban abu shine sai mu dage kullum cikin aikin nawa ko kalmar shahada. Li'anna al-mu'mina yamutu ala ma asha wa yub'athu ala ma mat. Bayan da za a yi ka mutu da kalmar shahada har ka samu falalar da malam ya ambata mana, dole sai irin rayuwarka cikinta akwai kalmar shahada. Datin musulunci shine cikin dukkan ayyukan musulunci, ɗauki rukunan musulunci, dama kalmar shahada ne ta farko. Sallah cikinta shike take da kalmar shahada, tun daga kiran sallah, tun daga iqama, tun daga karatun dace na alqur'ani, tun daga zikirin sallah, tauki zakka, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakarun lahum. Tauki aikin haji, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi aikin haji, fadalan aikin haji wanda aka cika shi da zikiri da ambaton Allah, tauki azumi, duk ko ina cike ka da kalmar shahada. Farfesa Allah ya saka maka da alheri. Wannan sadarwa ne wato gajeruwa mai kuma matuƙar amfani, saboda kamar yadda na faɗa cewa duk abin da ka yi, duk gwagwarmayar da ka yi, in ka mutu da shirka ka yi mutuwar banza. Irin ka ne za ka je nan gobe kiyama, amilatun nasiba tasla nara hamiya, wanda Allah ce za a kalli aikin ka gaba ɗaya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sai zanto cewa aikin babangi wa kaje da shi. Mun zo zuwa jaf da ƙarshen wannan zama. Na san ba sai na faɗa muku ba wannan gabatar. Akwai hikimar da ni na fara gabatar da jigo daga farko, sannan kuma jigo daga ƙarshe, yayin da matasan sai na saka su a tsakiya, duk da cewa na ɗan kawo farfesa daf da ƙarshe. Don ya zanto cewa a sa tubali mai ƙarfi, sa'annan a rufe shi da turaren almiski, kitabuhu miski, wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Shehu malami da yawa a Najeriya muke da yawa suna asiri, irin wanda ya halatta. Na san da yawa kun san shi bayan zanto shi shehu malami ne, amma zan so wani daga cikin kuren da ya je Gombe ya tambayi tarihin gwagwarmayar ɗaliban musulmai, ɗalibai musulmi a garin Gombe. Za ku yi sanin cewa ashe da malam Kabiru ya zamto haka a yau ba a banza ba. Tun daga Jiniyo malam ake gwagwarmaya, tun daga har a tun ana ɗalibta har aka zamto yau su ne ƙololuwa a ƙungiyar da masu zarafin bidiyar wani kamar suna. Ƙungiyar da kowace ƙungiya yaɗuwa a Afirka ma ba ma a Najeriya ba. Domin a Najeriya tana gurin da babu gwamnati amma akwai su. Duk gurin da babu ɗan sanda, babu ruwa, babu makaranta, babu gwamnati a gurin, babu tsaro. Amma bayan da za ka je ba za ka ga masallaci ba. Duk inda bai zace maka wannan masallacin sunna ne. To jagorancin nasu da su kuma Allah maɗaukakin sarki ya damƙawa. Fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu taya su gaba ɗaya, mu cicciki masallacin nan zuwa sama. Dambi wa kanmu kara, duk hidimar da kai musulunci kanka take wa kara, ba musulunci muke taimakawa ba, mu muke taimakawa kanmu domin kofa ta hanyar samun lada nan da za ku kula da gobe kiyama. Shek Kabiru Haruna Gombe, sunan abun da za ka tattauna mana a kai ko jigon da nake so ka mana magana a kai sunansa Ɗauraya. Sunan Ɗauraya, idan aka yi wanki
ko ta mun galibi wani aka jika kaya da wuri na farko yana wahala da tiye fita inda tiye fita ko sannan bayan an kawo an kawo ruwa gaba ɗaya ne sai a daure shi sai ga mutum cewa abin ya fito mai pet mala gariro gare ka bari gare to ko san mala Ahmad Ibrahim Suleiman Kano shine mataimakin shugaban majalisar alaran momi ta kungiyar da mata zanzibi da wai kafin sunna yayin da malam Nasiru Gwanzu kuma shine sakataren wannan majalisar to bari in jawo dama abokin tafiyar sa ne kowa dan juma ne dare dan juma ne haka ne da kuke ne in ka gan shi ka gan tare bari in fara da gaba da malam yanda ake yi a wani dala sai ka zo ka karanta mana wani abu na ayoyi sannan malam ya zo ya karanta mana sannan ko mu gan shi manya-manyan taro amma da sharaɗi ɗaya za ku yi alƙawari za ku yi alƙawari wa auku bil ahdi innal ahda to in malam ya kammala karatu ku kyale bayan minti biyu mu karasa kar ku tashi har sai an kammala taron insha Allah bayan sa ba zai wuce minti biyu ko uku bane ba ko mun yi alƙawarin za ku yi har ko mutsi a haka ko sai yanzu ne sarki in nace na fasa ba zai kasa ba wani abin da zai yi kuma alƙawari ko fasa kun yi alƙawari alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا سبحان الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka manya manya jingima jingima jibga 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 nasu ta da sai tana ta tabo a wannan wuri Allah ya mutu kuci da aljanna a ranar kiyama wadannan manyan malamai manyan limamai da suka tarbe mu Allah ya sa su kuma ɗan matar buru da yin tarbe su a aljanna ko da kuka zo ka saurari alƙur'ani Allah ya muku albarka goraye a cikin ku Allah ya ba su amarya samuwa kar da sadaki da fatu da kaya waɗanda dama akwai matan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba da abin da za a ci gaba da shefale ana biyayya ga Allah da manzonsa ba dogon wa'azi zan yi ba saboda lokaci ya ja amma zan ba da saƙonni guda biyu zuwa ga matasa waɗannan saƙonni guda biyu muna da matuƙar buƙatar su a halin yanzu abu na farko matasa ku sani tsaye a wajen neman ilimi duk al'ummar da aka batta a baya a ilimi wannan al'ummar an riga an yi mata nisa
mara ilimi da cijo ne irin na biri mai danfale. Daga lokacin da aka ce harkar ilimi an barka a baya, to tafiya ta riga ta tafi ta barka. Duniyar da ake rayuwa a cikin yanzu duniya ce ta ilimi. Ilimi a addinance, ilimi a zamanance. Daga nan zuwa wani lokaci idan baka da ilimi ko mota ba za ka yi tukawa ba. Domin idan motar ta yi fashi za ta rubuta maka ne. Su ne motoci da suke shigowa duniya a halin yanzu. Idan baƙin mai yayin siyarin za ta rubuta maka ne. Idan ƙafa na ƙiƙir-ƙiƙir za ta rubuta maka ne. In baka karatu ba za ka gane halin da ake ciki. Ilimin kuma idan za ku fara ku samu ilimin da yake kowanne daraja shi ne na farko. Shi ne ilimin lahira, ilimin addini. Sannan kuma ku nemi ilimi na sana'a, shi ne ilimi na zaman duniya, na neman abinci. Wannan ilimummuka guda biyu duka muna da matuƙar buƙatar su. A wajen neman ilimin addini ku fara da ilimi da ya fi kowanne muhimmanci. Ilimi na farko ilimin sanin Allah, ilimi na tauhidi da aƙida. Ku san Allah ya za ku bauta mashi. Ku san wane ne annabinsa, su wane ne mala'ikunsa, mene ne aikace-aikacensu, wasu littattafai Allah madaukakin sarki ya saukar, me ake cewa shirka, me ake cewa tauhidi, me ake cewa bid'a, me ake cewa sunna. Ku koyi karatun Al-Qur'ani mai girma. Matasa ku tsaya ku koyi karatun Al-Qur'ani mai girma. Maluma ku yi haƙuri ku zauna ku karantar da matasa. Muna da matuƙar buƙatar wannan. Idan kuka kalli ƴaƴan magabata za ku ga yadda suke a harkar karatun Al-Qur'ani mai girma. Sun suna ƙanana shi ne syllabus na farko da suke farawa da shi. Cikin ƴaƴan magabata a kowane da suka haddace Al-Qur'ani mai girma suna da shekara goma ko shekara goma sha ɗaya. Abdullahi ɗan Abbas yana cewa ma tuwufiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da haddace Qur'ani daga Baqar zuwa Nasi. An yi saɓani annabi ya bar duniya Allah ɗan Abbas yana da shekara goma ko da shekara goma sha ɗaya. Amma ya haddace Al-Qur'ani mai girma. Idan mun ce ɗan shekara goma sha ɗaya yaro ne ƙarami. A ƴaƴan magabata ko da suka haddace Al-Qur'ani mai girma suna da shekara takwas a duniya. Imamu na Shafi ya haddace Al-Qur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya. Hafizul Iraki ya haddace Al-Qur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya. A ƴaƴan magabata ko da suka haddace Qur'ani suna da shekara bakwai a duniya. Ahmad bin Hanbal ya haddace Al-Qur'ani mai girma yana da shekara bakwai a duniya. Ya kama hajjar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai haddace hadisi 700,000. Wasu malamai suka ce sai dai haddace hadisan manzon Allah hadisi miliyan ɗaya. Kai a ƴaƴan magabata ko da suka haddace Qur'ani suna da shekara 5 a duniya. Al-Qari'ul Muqri Ibn Lubban ya haddace Al-Qur'ani shekara 5 a duniya. Yaro ɗan shekara 5 amma gangaren a wajen karatun Al-Qur'ani mai girma. Idan ana yin sallar tahajjudi ko sallar tarawihi da shi ake zuwa masallaci yana makale a jikin sahu. Idan tilawa ta girgiza liman shi yake tada liman shekara 5 a duniya. Irin waɗannan ƴaƴa muke so a ƙyanƙyashe mana a halin yanzu. Yara ƙanana makarantar Al-Qur'ani mai girma. Mata akwai waɗanda sun suna ƙanana suka haddace Al-Qur'ani mai girma. Akwai waɗanda suka haddace daga cikin sahabbai mata a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irin su Ummu Darda hati za ta mahaddace Al-Qur'ani mai girma. Irin su Hafsat bintu Sirin. Ku kalli bijimin malami Ibn Sirin. Amma an sai wani ɗan aka masa fatawa kan yadda ake karanta wata Al-Qur'ani mai girma sai ce ku je ku tambayi Hafsa ta fi ni sanin yadda ake karantawa. Matasa ku tashi ku koyi karatun Al-Qur'ani mai girma. Ba za ka iya yi da kanka ba sai ka samu malami ya karantar da kai. A koya muku Qur'ani yadda ake karanta shi da tajwidin shi, yadda waɗannan gangara-gangaran al'ummomi suke karanta mana. Harufan Al-Qur'ani suna da mafita. Karanta su da tajwidi wajibi ne. Wal akhdhu bit tajwidi hatbun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Li'annahu bihi al-ilahu anzala. وهكذا منه إلينا وصل وهو إيقاع الحروف حقها من كلمة الهوى حروف القرآن اللي جرما سنة ده ما فيها أنت بيروح شيء أنا عم بيجي جيبي تو هيك تيجي ما تيجي wani abu da cikin baki ya mai jirgin fitowa makharijul hurufi sab'atu ashar ala alladhi yaktaruhu man kabar majisar harfa alqur'ani mai girma har guda 18 ko guda 17 fa aliful jawzi wa uktaha wahi حروف المد للهواء تنتهي ثم لعقص الهرق حمد هاء ثم لوصفه فعين هاء أدناه غين خاؤها والقاف أقص اللسان فوق ثم الكاف أدفن والوصف فشيم الجن يا والضعب من هافته إذ وليا الأبرات من عشر أو يمنها دولك تنهرف القرآني أكي كرد تاسو أما تريك نوا أما تريك نمسلمين harufan Qur'ani kamar mutane ne akwai dogo akwai gajere akwai mai karfi akwai rago akwai buldoza akwai siriri akwai dan bulbul dumul dumul sifatuha jaharun wa rakum mustafil musbatatun mufatahu wa dhudun mahabutan fahadahu shattun sakat shadiduha lamzu ajlu qaddin bakat وبين رفي وشديد من عمر وسبع على سته جبت انك الحفا دولك تعمل معلومة سكرن تدكو القرآن نجرما ناهلا ثم سابقا تجا سكرة ثم القرآن نجرما لأكي سكسا شنتوري وكي أكي أبرن همبوك أكثر جامني نايمة ماكي يارو بجامسي كو يارو بجيتو لغا دوسر قنقرى لغا جنما كو يجيتو لغا نووي كو سويدي yanzu yana karanta alqur'ani qira'atan mutqalatan mujawwada bature ba faranshi haihuwar birnin tare yaro yanzu yana karanta alqur'ani mai girma qira'atan mutqalatan mujawwada yaro haihuwar ingila kyankyasar ingila yanzu yana karanta alqur'ani mai girma da tajwidi bai taba gadan an dauke hotel lantarki ba shi a garin su irin wannan shinkafa ta mujoci ake ba mutane ba sa ci amma haka ya hadda alqur'ani mai girma kai baka hadda shi ne mai saura maka na halarci masabaka ta ga sakaratun Qur'ani da aka yi ta kasashen Turai a birnin Brussels a kasar Belgium yara kanana ƴaƴan Turawa da Faransawa da Jamusawa suna karanta Al-Qur'ani da girma kamar aka ta saukar da shi a kasar America mun je wani wa'azi a garin New York a wata anguwa da ake cewa Bronx a wani masallaci da ake cewa Masjidul Siddiq babu alaran ma na ce to ga su alaran ma Ahmad Suleiman su alaran ma rasu suna Najeriya aka ce baka da matsala akwai alaran mu mika kasar America bari mu kawo maka wallahi yara ne sama da 30 ko ne ya hadda Qur'ani daga bakar handaki kuma abin da zai baka sha'awa wannan iya zo ya harsu wannan iya zo ya garshu wannan ya kalu wannan ya kaza wannan ya kaza wani da yazo da kokira a ce da kokira alaran ma Ahmad Suleiman nace alaran ma Ahmad Suleiman kana Najeriya ke kana Najeriya kasar America baka sani ba idan ba an rike zai tsaya ya koyi karatun Qur'ani mai girma ya haddace karatun Qur'ani mai girma dan me yaro a nan garin kwatano ba zai haddace Qur'ani mai girma ba matasa ku koyi karatun Qur'ani mai girma ku karanta sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an tambayi Abu Zur'a ace aka ce Allah gafar ta mana wani dalibin sa ya sha ta da karfin cikin sa yace me ya faru aka ce yayi rantsuwa cewa idan baka haɗa shahadisan annabi hadisi 300 na matarsa ta tafi matarsa tana nan ko ba ta nan sai ne yanzu idan ba ne ya haɗa shahadisi 300 auren sa yana nan idan ba ne bai haɗa ce ba aure ya tashi daga aiki har ga farsa ma na auren sa yana nan ko ba yana yace auren sa yana nan garan babu abin da ya same shi kenan ba ne ya haɗa shahadisi nawa malamai sun ce ya hada hadisi 300 da islami ya hada hadisi 200 da islami ba hadisi 500 idan juma'a da za mu kewa masallacin da muke ba mai fita sai wanda ya kawo hadda 40 hadisi akwai wanda anan za mu kawo masa abincin rana mu kawo masa da dare mu kawo masa dubanai da fitawa sannan matasa dole ku tashi tsaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ba zai dauke ilimi rana daya ba kowa ya tashi zama jahili zai dauke ilimi ne ta hanyar mutuwar malamai waɗannan manya-manyan malaman da muke gani ba haka Allah zai bar su su ta zama a duniya ba wata nan kuna gani sai dai ku ji labarin Allah ya karbe su wani zai ce hadda Ibrahim da Sina yi hadda shi duk hadisan nan ya tafi da su kabari sai ga wani zai rinka zubo muku hadisan ku ba kenan dole a samu waɗanda su ake yi handin oba waɗanda za su kwashe su da yi ilimi ba darajar da ta kai darajar ilimi a duniya. Malamai suka ce da haka ne ba darajar da ta kai darajar ilimi a duniya. Ilimi siffa ce ta Allah. Allah madaukakin sarki a Qur'ani mai girma ya siffanta kansa da cewa shi mai ilimi ne. Wannan kadai ya isa mai ilimi ne alfahari. Al-Rahma a Qur'ani mai girma Allah ya kira kansa da Alim. Ba mu aya.
Wallahu sami'un alim.
Karo wata.
Wallahu alimun hakim.
Karo wata.
Wallahu bi kulli shay'in alim.
Karo wata.
Wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma.
Karo wata. A saurara, a saurara, a saurara. Wane ne alimu a cikin wannan ayar? Wani wuri ce Allah ya kira kansa da alimu ya kawo shi a lafiya fi mubaraka. Alimul ghaibi.
Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
Alimu.
Alimul ghaibi wash-shahada. Huwa ar-rahmanur rahim.
Alimul ghaibi.
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
عالم الغيب. عالم
الغيب والشهادة الكبير المتعال.
عالم الغيب. عالم الغيب والشهادة المتعال. أتولى أتولى wane ne alimu a cikin wannan ayar? Wani wurin sai Allah ya kawo shi Allam a lafiyatul mubalaga ya ce Allam.
Allamul ghuyub.
Ya zo sau da Qur'ani mai girma fara ba mu cikin suratul ma'ida. يوم يجمع الله الرسل.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
أروى أن هذا في سورة المائدة. كم قصة لبا كم بولا؟
وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
شوف أتناك أتربى أقول يا جيس رب التوبة أقول يا شنتك أنجرى قل إن ربي
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.
وأنا علام علام أشوف أنا عارف. شو كنت أقول لك؟ يزوم متى يقول أبوه مسنا كذي؟ سجل شيء أنا قامر كمان وهذا هو هو. ذكر. ولا أقول من جاهل إني ما أدري. تمام كذا أبوه مسنا كذي. كذا جاهلي وهذا هو هو. In ka zaka taba da kace kai jahili ba ka ji ina magana ai da juriya ce ba ka wan buru ka da dai kenan suna ne da kowa yana so a kira shi ilimi sifa ce ta annabawan Allah annabi Musa Allah ya ce walan ma balaga ashuddahu wastawa
walan ma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman
النبي يوسف عليه السلام فلما بلغ أشده
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
النبي داود يقول لك أنا أتينا داود
ولقد آتينا داود وسليمان علما
النبي أيوه عليه السلام وإنه لذو علم
وإن
إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا
يعلم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
الله يشهد ملائكة شهد أولو العلم شهد ملائكة تجو أن بوا الله فرج أولو العلم لا كان بدا لتوما ما تيجي من هذا على نتاج القيامة شو بنا يجي من ذي كبا كني kana raba su suna karewa ilimi kana raba shi yana karuwa kare yake da zai da sai fan miliyan daya a masallaci ne ce kowa ba shi sai fa 10,000 za ta kare wani bai samu ba amma ina gode ku wallahi nai fara mai tawa kowa ya haddace akwai wanda bai samu ba ni tawa ku wallahi ta daga wannan nan sai ta kare kyau sai da shehu malami ali wa kube yake cewa ulun ulufit abudun kule kalau na kale kalubale kacinci meye abun da yake yado kuma dunkule yawa tsebar bazu tattare da rasa gashi a bulmule idan ka dobe zuciya da ilimi ake kalubale wai tambaya yake wani abu ne guda daya amma da ya hada sifofi guda biyu kishiyar juna wai meye abun da yake yado an san yado yadda ciyawa take yado ta bazu a kasa wai yayi yado kuma dunkule a ba zai yi ba ko dai yayi yado ko ya dunkule sai dai gaba daya ya watsi ya barbazu ya kuma gashi aka tare zai yi ko dai ya watsi ya barbazu ko kuma yayi mai ko ya tattaru wai yayi rasa yayi branches ko kuma gashi a bulbule zai yi ko dai ya rasa ko dai yayi mai ko ya bulbule to wani abu ne wanda ya hada wayannan sifofi guda biyu masu kishiyantar juna malamai suka ce shine ilimi yanzu ana rama ya karanta da dalilin da suke aka tsoro sun watsa a duniya sun je suna yana yin ilimin ta amma na ce ranar ko baya nan na ce ranar a dunkule kuma Qur'ani da ya karanta ga nan ya watsi ya barbazu ya shiga ko ina a cikin duniya ba na ilimi zai burge ka ba kuri ana ta da su ilimi fa yanzu ranar juma'a liman ya miƙe a masallaci ya ce jama'a kwatara ta ci ga matsala jiya barayi sun shiga gidan gwamnati sun yi sata ayi addu'a Allah ya kawo sauki akwai wanda zai ce liman ƙarya yake sai dai a ce a bincika amma liman da ya miƙe ya ce jama'a a saurara kwatanta ta shiga matsala baki maluman nan da aka yi akwai alaran Muhammad Suleiman Ibrahim Kano da ya zo to da dole ɓarayi sun shiga masaukinsa tilawar sannan izo 60 yanzu sun tace izo 30 saura izo 30 abinda ya fita da jama'a hankali izo 30 ɗin ma na ƙasa suka kwashe mai wahala hadda zai hema yadda sun yi gaba da su da Allah liman da ya fara kokari yayi sai wani ya miƙe ce jama'a liman da kare yayi ce yi ya za a sata tilawa ala rama sai Allah dan ya kaje ce jama'a ku dena sai kare ga mutane Allah ya ce in za ku fasu ku dena ba in ga tabayyano a je a yi bincike ku kula za ka baka kanka da kace zan bincike me za ka ce ga ce na dai shi ma ya kwaya saboda kari da ka ga ku shi ilimi ka ba ya sata shi ba ki zo burge ka ba kudi kai za ka tsare su ilimi ba shi zai tsare ka kada gura duk gidan da kaga an yi doguwar katanga an sa security waya ga wasu manyan karnuka suna gadi a kudi a gidan ha yau gida da ma za ka je ka samu katuwar katanga da manyan masu gadi da kuma za ka fata kullum za ka fata haka ne ilimin ya karanta da shi addu'o'in da zai kawo ya kwanta Allah ya tsare shi matasa duniya da ta ci gaba duniya ce ta ilimi ku tashi ku yi karatu nan ne za ku karbi tuta da za ku kai kasar gaba abu na biyu shi ne ku tashi tsaye na neman halal duniya yanzu ba ta rago bace alan ko ta ga tsai ya ce wai da farfe ne ko danye aka ce an riga an dafa ya ce a taimaka a bare masa yanzu duniyar ba ta ci alan ko ta bace duniya ce da ake tashi a yi gaggarmaya muna son mu gina masallatai muna son mu gina makarantu muna son mu kai motocin da'awa muna son mu dauki rayuwar malum a shiga lungu da sako a je a karantar muna buƙatar gidan talabijin na da'awa muna da buƙatar gidajen rediyo na da'awa idan ba kuɗi za mu iya yi ba za mu iya yi ba yanzu daga lokacin da aka buɗe sunna TV zuwa yau mutum da suka gane sunna Afirka banda Allah babu wanda ya sanya kasu wayanda aka tura wa sunna ta kafa dan yanzu ba ta gashin sun karu sun yadu akwai irin Afirka TV akwai irin Suicide akwai irin su Manara duka albarkar wannan tafarkar ta Sunna TV da aka bude idan ne bude hannu ga da amfani kada mun yada labarai wajen yada dawa sai sa duk inda muka tsaya ba a Najeriya ba Afirka ba a duniya sai mun yi dukkan ta da addu'a mun ce Allah ya kara wa rayuwar sa albarka mutanen garin kun haifi dani albarka Allah ka kara masa albarka ya Allah duk mai fito dukkan ta ne naka ya Allah muna roƙon ka yafe masa ya Allah muna roƙon ka kara karfafa tattalin arzikin sa ya Allah muna roƙon ka tsare gaban sa ka tsare bayan sa ka tsare shi daga muguwa da baka kaddara ya Allah duk inda saifa da jana da yuro take ka nuna masa ya furku shi ba dan komai ba saboda ya taimaki da'awa ai isar da sako ko ina inda ba za mu iya zuwa mu wa'azi ba talabijin ya je ya isar da sako an gane sunna idan ba kudi za a yi wannan sai nan zaman banza ba naku bane dole ka koyi sana'a kowane matashi ya koyi sana'a ba dole sai ka samu aikin gwamnati ba in ba ka samu aikin gwamnati ba samu sana'a da kaiya yi kasuwa in babu koyi direba ka zama dan kamu-kamu zama dan acaba zama dan tattasai zama dan albasa dan dankalin turawa dankalin hausa ɗauki silifar ka rika kewayawa a cikin gari tasi motsa mike yunkura ta fi zama ka dabu alifu da kai Qur'ani yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha
wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur
Allah yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalula Allah shi ne wanda ya sanya muku kasa sauraniya ga kalan akidde Allah yace famshu fi manakibiha kuyi kafiya a cikin sarkin kasa idan fasalaka da gara ba dole ba ne Allah ka Najeriya fada ne ko in ya ga ba sai ba tsara sa a guda in ka ga gara ka fi birnin Kano in ya ga gara Allah ka ra mai in ya ga gara har ba a gada in ya ga gara je ka Burkina je ka Togo shigalo ne ka fi Accra ka fi Abidjan ka fi Abi bayan da aka ce ku dora ku tashi ku je ku nemo arziki ku nemo dukiya ku zo ku gina addini yanzu duniya ba abin da yake tafiya sai an kashe ne sai an kashe kuɗi ku tashi ku je ku nemo su ku ga abin da zai ba ku mamaki Allah kullum so yake ka motsa kai ka zauna ka ce ka yi na rage da zan yi ba wani ko tashi ka motsa in ji Allah mare mahaifiyar annabi isa a daji ta haihu ba abinci ba ruwa amma Allah ya ce sanada hamin tahtiha
sanada hamin tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya
ya za ka samu abinci
wa huzzi ilayki bijiz'i نخلت تساقط عليك رطبا جنيا
يا بكي
فكلي واشربي وقري عينا
فرصة 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 ما جيبو تتا هاي هو بعد انتبا الواق الله يبقى قد الواق ارقشن تقن يتجو الواق ارقشن تقن يتجو الواق ارقشن تقن ina bukatar hadisi Allah yake ga ku tuna da bido ne a gaban ki wa hudi kama shi girgiza mai jego ce ba yanzu da tai mai jego ta kama ta girgiza kuka ne fara suna girgiza sai da mai ga fara girma kamin ka akara yayi ganye yayi gure yayi yaya kai suka dura nuna ni yaya suka dubo a gaban ta da labarin ka mai ku Allah ne girma da dalilin ko girgiza wanda sai zama da yasa Allah da ke nuna ya girma bai ta kai gidi da saboda Allah ya gina maka bai ce baka kana gauni so yake sai kai musu kai ma sai kai wani abu ne je ga kina jin yuwa eh to za mu tare ki amma ba za mu ba ta kyauta ba sai ma sai ki moza za ku kusa da gidi da nan mai jego kama eh ba ki da karfi ba wai take arziki kai amma dai kama gidi za sai ki wani abu sai gidi za ka nan bishe kai sama kai ma kama girgiza ba kana zaune ba ka ci gaba da kuma da wannan ayar muka gane mai jego abinci take bukata mai kyau mai jego in ta yi take bukata mu akar gaba abinci mai kyau yake zata ba kayan bala'i yake hada mata wani ran zahi mai zahin bala'i kunun kanwa mai zahin bala'i da kakkan barkono mai zahin bala'i wata tsohuwa mai zahin bala'i ya ba da gadda mai zahin bala'i rauta a ƙarƙashin gano kai an shi mai jego wallahi sai Allah ya a tsohuwa su kunye ruwan zafi tun da asuba ana ta danna wuta tsohuwa mai mata ana iya ruwan su ta maza tana kuma zuwa sun jiya ta uku kun san bidiyar inda ta mai gidan zama har musu haɗe da 'yan sunoni yake maza a samu ɗanyen bishiyar garbejiya ana tsomawa ana dukar ta ga zafi ga duka ga zafi ruwan zafi ka ji tana ihu tsohuwa na ɗan ruwan ban zaran goro ke yi da muna ƙanana na jego in za a miki wanka zan zafi ki samu ko miki shiga da shi in taɓa ba samu ki kai da zafi ki ka fahimci ya tsara ita ba sai da za ka zauna ko za ka rage gudu matasa ku tashi ku je ku rabi arziki kai da wajen neman arziki ku rabi halal kada ku yarda ku wuce inda Allah ya tsaya da ku saboda arzikin gaba ɗaya hannun Allah yake Qur'ani yake wa ma min dabbatin la tahmilu rizqaha
wa ka'ayyin
wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin
يتوكعين من دابة لا تحمل رزقها
من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم
كنت أقول لك أنا معنى وإذا عيوب لديك الله يقول ما من دابة با وتدبع دكي كاكا كاكا أنت دبع بكاكا كاكا حد الأقدر ينجي illa ala lahi rizqu ha fa ta arziki na wajen Allah ke na arziki na wajen wa na ke na wajen wa to sai ruwa kike za ka je ka nemi haramun da arziki a wajen Allah yake dan ne za ka je haushin wani kace shi ya hana kake kudi billahi allazi ba dan na ta'ala ba da azini na hai amma shi bar tsawar tsafar a gudu inna daga sai ta da yini Allah ne da ya gaba tuku na lokaci da bai yi ba in Allah ya kawo lokacin arziki ga ba wanda ya sai hana fa san da ya sai hana arzikin a wajen wa yake illa ala Allahi rizquha Allah yake wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san mustaqarraha sannan ya san mustawda'aha menene mustaqarraha menene mustawda'aha malamai sai maganganu magana ta farko suka ce mustaqarraha Allah ya san lokacin da ita wannan halittar wannan dabba take cikin mahaifa wa mustawda'aha sannan ya san lokacin da take cikin tsakon ubanta kenan san da kake tsakon mahaifiyarka da tsakon mahaifinka Allah ya san da kai tun ma ba a yi jima'i an hada yadda za a haife ka ba wasu ba da wasu kafiya mustaqarraha wa mustawda'aha mustaqarraha inda take zaune a nan duniya wa mustawda'aha in ka nufi inda za a je a binne ta dan ma Allah madaukakin sarki ya sani kullum fi kitabin mubin duka yana cikin lauhul mahfuz a rubuce da Allah madaukakin sarki me wannan yake nuna maka arzikinka yana wajen wa yana wajen Allah kar ka ce ka nemo haramun Allah yake baka gani wata ayyin din da bace da ta hadin rizqi Allah bai rizquha akwai dabbobin da ba su da sana'a ba su da kasuwa ba su da shago ba ta fitoci bane ba su iya noma ba ba ta kila ba ta amma kuma Allah yana kiyar su kariya nake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ku dogara ga Allah ne kamata ku dogara da shi da ya ciyar da ku yadda yake ciyar da tsuntsaye ya zuwa ya suke Allah ya ce fa da duk kimanta da wata ruhu da tsana in zuwa ta shi da safe yana jin yunwa cikin sa a batse bai da abinci a rubu bai da fito bai da sana'a bai da shi ba lishita ba shi ba kafin da ba shi ba dan wada goba bai da shago a kasuwa bai da rufa shi ba ma'aikacin gwamnati bane bai da albashi ina tashi da safe bai da komai yana jin yunwa amma in ya ji kafalar Allah da ya mace dawo a ƙoshe cikinsa ya fita wa ya fiye da shi
Allah ne ce shi wanda zai ta yi su ba ya cewa sosai waliya maka shi ne sai da zai jewa kai sai da dama Adam ma ne ya da Qur'ani kai sai ka mata lawa kusa ne faru mutanen gari suka ji ana ta tilawa a masallaci suka bawon Allah kai da gaina yake kuji kuji labari na suka ce alhamdulillah Allah ne karbi addu'ar mu mai ta addu'a Allah ya kawo mana makarantun Qur'ani karanta da yayan mu muna so ka tsaya ka karanta da yayan mu Qur'ani sai da dai nake bazan tsaya ba ma to ya zan yi yace zan koya musu hadda rubutun Qur'anin ma ya ci gaba da karanta da yara kamin a haka yara suna ta hadda gari yayi kyau ran da sai ga dattawa sun zo wajen sa suka ce ana ban ma abinda kai mana sai dai Allah ya biya ka amma mu ba muna so mu kyautata maka har da zawo ihsan illa ihsan ce me ne suka ce kai goro ne muna so mu maka aure yace Allahu akbar ma sha Allah tabarakallah wa la fa'ira mu suka ce mu samu yayi da dace da kai dukkan mun kowa yana so dan sai aure ta amma duka muka gura muka ce sai da ba an gabar Qur'ani saboda mu yari mai kyakkyawa ce zanka da biya san kowa din wanda ya rasa na biyu yari ya ce mai ilimi da tarbiya amma mahaifin da Allah ya masa rasuwa yanzu an daura aure sun kama mata gida amarya ta tare an guya shi ko dakin amarya kun san gore da ya amarya ya shiga dakin amarya gudu ya yake akwai wanda ya ce ba wai sai dakin yana hajjiya yana jibi yawa ne ya saba da nan gongo ne duba da sabon rubuta ga wani gado an bar shi kida yana sheki da zakarsa ta makaranta yake fulo zan yanzu ya ga wajen fulo guda bakwai ga na dora kai ga na hannu ga na kafar dama yanzu ana ban baya shigo dakin amarya ga amarya ta sha ado ta sha kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwalagoshi ga barbada kubatu ga jagira ga hawaye masoyi ga jannebe ga ya ta yi kula amma da ido ba saboda rike kyawu ya yi ta mata ba ina subhanallahi tarik alazim amma ku ka mun da ya faru yanzu ba fukkar amarya yake kallo ba wuyan amarya yake kallo me yasa yake kallo ba wuyan amarya tarkan nan da ya tabbata ta da cikin kaba sai gan ta wuyan amarya amma da rance mai gida ta gura mun ido lafiya ai kuma ta tace yace da Allah ya tambaye ki sai ce ku ne ki da Allah tarkan nan ina kika samu ta sai ce wannan tarkan yace eh kace baba na ya kawo mu ya kawo miki daga ina miki da yaje aikin hajji wata shekara sai ta fada sai yaje yayi daidai da shekarar da ya tsinta sai ya yana baba kace baba ke kace bari in baka labarin da ya bani akan wannan kisa da ina da kina labarin har yau yace da yace sarkar dan ya kawo mu ke sarkar ta fadi ya shiga damuwa yana yawo sai ya samu wani mataki mai imani a kai sai ya tsinci sarkar yana cigiya yana wane ne sarkar ta fadi da ya gaya mata sai ce eh sarka kace yake dan tsaban murna ba ko kuci da bai mata kin bai kama haja ake ne tace amma tun da ya dawo kullun yayi sallah sai yayi addu'a ya ce ya Allah ga kata na ilmantar da ita na tarbiyyar da ita ko ina da rai ko na mutu in zaka ba ta miji ka ba ta miji mutumin kirki mai imani irin matarsin nan da yake da sarka ta da yake kawo yaro ya shiru yace amma da yana da tsamisi zaki ya da sai da kuma karanta bara haja yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa dana bari in tambaye ku maza ki da yake cikin sarkar nan da ya tura arjihu ya gudu ya je ya sayar ya samu sarkar ko bai samu ba amma kai ta hanya da ya hakuri ya bi Allah ya mayar mai ta sarkar ta saka dawa ko ta dawa kai ta hanya ita kana ko hadari ba kafa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullah
alqawli mukayyi alqawli mukayyi ko mabdana alqawli wa arma wa a'udhu billahi assalamu alaykum alqawli kan
wa a'udhu billahi إن العهد كان مسؤولا
توكي فيها قولي إن شاء الله وتكي منتك دان بدن قالا إرقى دي دبا كون لاباري بيوا مكتوبة جنسبا أشكر رأى لبدبو ليا لدني ترى دتسئن دا خدوز ودتسئن دا بيان نايس الله وانما صلاتي
a wani gari da ke arewacin jihar Bauchi, a bayan wani matashi cikin matasa a wancan lokaci ganye tunawa ya zo da ƴan kwastinsa yana zuwa sai rataye ta ya ci zanzaro ko makarantun alkur'ani ya jagorance musallan tahajjudi yayi karatu ya shiga ya huta ba mu kama shi ba da qur'ani a hannunmu ba abun mamaki ba ne ba wannan matasar daga baya ni aka yi sallar ba abun mamaki ba ne ba wannan matasar daga baya dan Allah ya mai da shi yanda yake mai yiwa yanzu ko wata shi ne yanzu ko tsoho ne ba sani ba wallahi amma dai na san yana wa'azi na san kuma yana karantarwa kai yana nan gurin ma kuma ya yi wa'azi ma kuma kayansa ma iri guda saboda haka idan irin wannan shiga da fita da yana cikin alkur'ani a kai tun a wancan lokacin wajen shekara 25 har ke yake gangaren to dan yayi kokarin gagaran alramuwa wani lokacin ba mu mace wani ba kuma ki Allah mu ke sarki ya saka masa alheri Allah ya saka kammala lafiya kowa cikin malaman mu malan daurawa Allah ya saka da alheri malan azzamfari malan askar sai malan Abdullahi ga dan kaya Allah ya saka da alheri uwa uba kuma dubte Isa Salihu kun ji da dewa banda malan Kabiru Gombe ya fada akan sa da irin wato gudunmawar da ya bayar wajen a cigaban wani al'umma ta Afirka ta Hausa. Allah ya saka masa alheri. Manzo Allah sallama yana cewa dalu alal khairi ku fa'ilihi, duk wanda ya fara gudawa mutane akin alheri, duk wanda ya zo yi daga baya za a ba shi ladan kamar wanda ya aikata ne. Allah ya saka maka da alheri. Abubuwa da yawa da za a ce ba faɗa da sai mutane su tama maki, ba abin da za mu ce maka kai, Allah ya saka maka da alheri. Akwai wani wanda aka masa addu'a cewa irin tayyen da ya mana Allah ya sa ƴan matan aljanna su tarye shi haka, duk da cewa ga shi dattijo, ga shi ya da gemu, ga shi gemun ya yi fari, ga shi limami, amma ba duk wannan gwagwarmayin da yake yi fata yake yi Allah ya ba shi ƴan matan aljanna. To irin addu'a nan da ya yi aka yi masa muna cewa Allahumma amin, saboda haka wanda ya yi abin nan abin tarye ƴan matan aljanna haka muke fata muke addu'a da mu ma ga baki daya da wannan nake gayyatar sa ko san waye kun gane waye waye shi amma ma duk ne kuke ce sai mata aljanna kawo to wala muna gayyatar ka a matsayin ka na mai masaukin baki a wannan masallaci ba sani ba ko akwai wani jawabi da kici zakai shi mala ga mala jama'ar gari sun ce sun saba jin ka amma mu mun san kana mura to amma ko amura ma za mu so a ce mutanen Najeriya su kalle ka musamman masu bibiyan wannan shafi ina so ga muku wannan bidiyon zuwa yanzu kusan 15,000 ta kalla to Allah saka muku da alheri na wata mana malan yake jaza na Allah khair kuma magarar manya dole ya hakura da ita malan yaza uba zai magana ba sani ko zaka wata wani yayi jawabi a matsayin godiya da wurin gida malam Muhammad Kabir wanda da ya kwana ta shi ya gabatar kuma na manta ba ma ambace shi ba shi ne wanda yake mai masaukin baki mai gabatarwa mai taryan duk masu yin wa'azi a wannan mai gari na kwatano masallacin sa fitaccen masallaci ne da ake zuwa a yi wa'azi yabin uzuri ya kuma na ko ba shi haƙuri kai ya yi haƙurin ma ko ba kai ba yawwa zo malam Kabiru ka yi wa mutane kamar jawabin a ƙarshe a wannan guri daga nan kuma sai in Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wani lokaci a wannan tafiyar kamar yadda za a sanar insha Allahu ta hanyar da aka sanar muku don gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗunguma zuwa garin Boyiko wanda ke tsakiyar wannan ƙasa ko kuma in ce ɓangaren yamma na wannan ƙasa amma tsaki ya fi kamata ko wanda a can ne za mu je taro na bikin arewa a ba arewa ne ba arewa kan ai sai dai Malabil da Kandi da Faraku amma Boyiko ka tsake ne na san tsaki na san ƙasar nan haka ne ga wata wala yawwa duk sai ya kai ni ba so ɗaya ba ba so biyu ba abin da nake so faɗa shi ne manufar wannan zuwan duka gaba ɗaya shi ne mun zo mu taya ku murna da fatan alheri saboda abin da ya samu dan uwanmu malam Bukar Idrisa babban limamin garin Boyiko wanda aka rinda shi a matsayin jagoran musulmai ko jagoran limamin wannan kasa sai aka yi wannan gangami bisa ga yadda shi dikte da sauran masu dikte saboda a zo a taya shi hukumurna a yi addu'a a yi wa'azi a yi zumunci saboda haka asalin jigon tafiyar gobe ne idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kanmu malam zaka mana godiya ko kuma ba gode ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan'uwa a madadin babban limaminmu Imam Habib Yaro da muke kiran sunansa da girmamawa da fatan Allah ya ƙara ilimi da girma da daraja da ɗaukaka, Allah kuma ya ji kan mahaifa da sauran manya-manyan malumanmu da ke nan na garin Kuturu da kewaye da kuma malumanmu da suka fito daga Najeriya da sauran ƙasashe da ba su samu isowa nan ba da 'yan agaji da ainihin sarakunanmu suna nan a zaune da dattijanmu da almajirai da mata su matan suna can baya da malamai da sauransu da kuma shi kansa jagora uban tafiya wanda ya ƙayyato malamai ya mana wannan gata saboda wannan abun arziki wanda za mu halarci birnin kaman Boyiko kaman yadda Dr. DC na ya faɗa insha Allahu daga gobe zuwa bibidin muna can in Allah yadda muna fatan Allah ya saka mana da alheri gaba ɗaya yadda kowa ya zo nan lafiya Allah ya koma da kowa lafiya Allah ya sanya ihlasi cikin ayyukanmu Allah ya sa aljanna ita ce makoma ubangijin Allah ya sa a daɗe ana yi kaman yadda malam Bahaushe yake faɗa mun gode. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.